فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقوى مسلمي ما سو كلام دا سورارم كيف أي da kuma waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta na'urorin yaɗa bayanai na zamani, ga mu a tsaye a number 41 Maji Road, Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna, Nigeria, a markazin Salafiya. Yanzu da muke magana gwargwadon ƙarfe 8:30 ne na daren Litinin, wanda ya daidai da daren 18 ga watan Safar Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, daidai da 24 ga watan Februari shekara ta 2008. Jama'a, wani wa'azi ne gagarumin wa'azi muka haɗa shi a wannan cibiya ta mu ta Salafiya. Wannan wa'azi bakan damiyar bakan damiyoyi ce, ba dan komai ba, saboda wannan wa'azin zai tattabo wasu abubuwa da suka faru kafin zuwan musulunci da kuma bayan zuwan musulunci, sannan ya alakanta waɗannan abubuwa da yadda al'amuran suke gudanuwa a yanzu. Taken wannan wa'azin shine matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau, matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau. Wannan wa'azi da kake sauraren shi ko kake kallon shi, idan Allah ya sa an kammala shi a yau, to madalla. Idan kuma ba a samu kammala shi a yau ba, za a ci gaba in Allah ya so daren Lahadi mai zuwa, wato ranar Asabar, a wurin Bahaushe. Mai kallonmu da sauraronmu, jeren giyar waɗannan kasusuwa da kake ji ko kake gani, da waɗannan sidina ko waɗannan bayanai da kake kallonsu ko kake jinsu, mallakar cibiyar yaɗa ilimi ce ta Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Najeriya. Wannan cibiya ba ta halatta wa kowa ɗauka ko bugawa ko yaɗawa ta kowace hanya da kowace manufa ta alheri ko ta sharri ba, kuma ba za ta taɓa halatta wa kowa ba har kiyama ta tashi. Don haka wannan cibiyar ta ne maka nasiha, kuma tana kwaɓarka akan duk yadda ka kai ga buƙatar wannan wa'azin, sai dai ka bi hanyar da ta halatta a shar'ance, ka ainihin wato mallake shi ta hanyar na'urorin yaɗa bayanai. Amma kuma tana gargaɗinka, ta ne maka kaico akan in ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba, in kuma ka gani ba ka ga da kyau ba. Taken laccar dai shi ne matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau. Idan ka je ka samu malami mai addini mai da'awa irin da'awar annabawa a yau, kukan da yake maka akwai matsala a cikin addini. Idan ka samu ɗan siyasa, adali ne ɗan siyasar ko ko ɗan satar akwati ne, kukan da yake akwai matsala a cikin harkar siyasa. Idan ka je ka samu alƙali, adali ne ko ba adali ba, kuka yake da cewa akwai matsala a cikin harkar shari'a. Ɗan boko ko ɗan arabiya a cikin harkar ilimi, kukan matsala yake. In ka samu masani game da harkar tattalin arziki, dukiya, kuka yake cewa akwai matsala a tsarin tattali, akwai kuma matsala a tattalin. Rayuwa, kuka ake da ita ta yi tsanani. Rayuwar aure ta yi tsanani, rayuwar makwabtaka ta yi tsanani. Matsala ake kuka da ita cewa duniya yau babu zaman lafiya, duniya yau babu tsaro. Ma'ana, rayuwar ma ta zama matsala. To waɗannan matsalolin shine muke so mu tsaya mu dube su da idan basira, ba dan komai ba, domin Allah madaukakin sarki bai lamince mana muna da Qur'ani, muna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan kuma ba ainihin wanzu a cikin matsalolin da za su faru a cikin addini ko a rayuwa ko a siyasa ko a tattali ko a makamantan haka ba. Dan haka wannan wa'azi yana da matukar muhimmanci, za mu tsaya mu tattauna ainihin matsaloli a cikin shi masu matukar amfani. Ga kanun abubuwan da zan tattauna a cikin wannan wa'azin insha Allah kamar haka. Abu na farko shine mecece jahiliya kuma yaushe ne jahiliya. Abu na biyu, lalle ne musulmi ya guji jahiliya, ya kyamace ta kuma isaba mata. Abu na uku, suwane ne ake nufi da mutanen jahiliya? Naka ce mutanen jahiliya, suwane ne mutanen jahiliya? Abu na hudu, a waɗannan wurare ne matsalolin jahiliya suka saka mu a matsalolinmu na yau? Abu na biyar, waɗanne ne matsalolin jahiliyar da muke magana a kai ne? Ina matsalolin? Muna son mu ji su ɗaya bayan ɗaya, dalla-dalla, waɗanda waɗannan matsalolin na jahiliyar su ne suka bi suka saka mu a halin da muke ciki na matsalar yau. To waɗanne ne waɗannan matsalolin? To anan ne fa za mu yi magana akan alaƙar 'yan bid'a ta wajen addini da matsalolin jahiliya. Idan muka ce 'yan bid'a a nan, ba muna nufin 'yan bid'a a wurin Bahaushen ƙasar Hausa ba, domin Bahaushe in ya ce ɗan bid'a yana nufin mai son kiɗe-kiɗe, karanta ruwan bagaja za ka ji. Haka wai Bahaushe yake nufi da ɗan bid'a, wai mai son kiɗa. Idan muka ce ɗan bid'a a nan, ba muna nufin ɗan bid'a da ma'anar da ɗan izala ya ɗauka ba. Ɗan izala idan ya ce ɗan bid'a, to yana nufin ɗan ɗariƙa. To a nan, abinda mu muke nufi da bid'a shine fassarar da muka yi wa bid'a a laccocinmu da muka gabatar game da muni da kuma gudun bid'a, wanda in mun zo tattauna wannan matsalar, to za mu faɗi mecece bid'a. Don haka suwane ne 'yan bid'a? To yaya za a alakanta irin alakar matsalolin da 'yan bid'a suka jawo wa addinin musulunci waɗanda ke da alaka da matsalolin jahiliya? Sannan za mu tattauna alakar matsalolin ilimin addinin musulunci da matsalolin jahiliya. Wasu matsaloli sun afku a cikin addinin musulunci a ilmance, matsaloli ne na ilimi suka faɗo cikin addinin musulunci, waɗanda kuma asali matsalolin jahiliya ne suka jawo wa waɗannan ilmomin na musulunci waɗannan matsalolin. Sannan insha Allahu ta'ala za mu yi magana alaƙar matsalolin ilmomin rayuwa da matsalolin jahiliya, kamar yadda za mu yi magana akan alaƙar matsalolin hanyoyin karantar da ilmomi da matsalolin jahiliya. Sannan ɓangare na uku, insha Allahu ta'ala za mu yi magana dangane da siyasa, alaƙar matsalolin 'yan siyasar yau da matsalolin jahiliya. Sannan tattali, za mu yi magana da ikon Allah akan alaƙar matsalolin tattalin duniyar yau da matsalolin jahiliya. Sannan rayuwa, za mu yi bayanai da ikon Allah dangane da alaƙar matsalolin rayuwar yau da matsalolin jahiliya, kamar aure da muka faɗi, zamantakewa na zaman lafiya ko rashin zaman lafiya, da kuma zama da makwabci da makamantan haka. Muna masu neman taimakon Allah maɗaukakin sarki, muke fara gabatar da ainihin wato wannan wa'azi kamar yadda ainihin muka faɗi kanun shi, da cewa na farko ta'riful jahiliya. Mecece jahiliya? Malaman harshen Larabci suka ce ita kalmar jahiliya masdari ne sina'i, wato masdari ne wanda shi kanshi is a technical root, ƙirƙiro shi aka yi, ba asalin masdari ne wanda yake mai zaman kanshi ba. wanda ma'khudhun min al-jahili. Al-jahiliya din kalma ce wadda hada ta aka yi. Daga ina aka samu asalin ta? Daga ja al-jahili, na jahili, nisbatan ila al-jahil, wato an danganta ta zuwa ga jahili. Al-mushtaq min al-jahali, wanda yake an ciro shi daga ainihin jahilci. To menene jahilci ne? Wal jahlu khilafu al-ilmi wa naqidhuhu. Shi ko jahilci shine akasin ilimi, abinda ke warware ilimi. Me jahilci shine akasin ilimi, ma'ana me rashin sani, akasin sani din. In ka sani baka da jahilci, in baka sani ba fa kai jahili ne, ba wata kara, iyakarta kenan, ko sani ko rashin sani. Dan haka a Larabci ana cewa jahila fulanun jahalan wa jahalatan wa juhila alaihi wa tajahala wa stajhala. Sai a ce jahila fulanun, wane yayi jahilci? Jahalan, jahilci, matukar jahilci. Wa jahalatan, ko kuma a ce jahala. Wajuhila alaihi, ko kuma an yi mai jahilci. Watajahala, ya sani ya take sani. Wastajhala, ya nemi ya yi kememe ya nuna bai sani ba. Kaga kalmar duk inda ta kai ta komo tana nuna rashin sani, ko ka sani ka nuna baka sani ba. Wato dai akasin ilimi take tafiya zuwa gare shi. In aka tashi jam'i, jam'in jahili jama'a, sai a ce juhlun wa juhulun, ma'ana jin karami da rufa'a, ha babba da dauri. Juhlun, ko kuma jin karami da rufa'a, ha babba ma da rufa'a. Juhlun wa juhalun, jin karami da rufa'a, ha babba da shadda da fataha. Juhalun, ko kuma a ce juhalun, juhalun, jin karami da rufa'a, sannan ha babba ai mata shadda kuma ai mata fataha, sai a sa alubaki. Juhalun, jahilai. Wa juhala'u, juhala'u, jin karami da rufa'a, ha babba da fataha, sannan lamalu, sannan sai alhamza. Juhala'u, baƙaƙen jahilai, kasgai, ko kasganyu mata ne. Idan mace jahila ce akan ce jahila, in namiji jahili ne sai a ce jahili. To da Hausa me sunan jahili? Domin kalmar Bahaushe ya areta ne, da ya ce jahili. To me jahili da Hausa? Shine kasgi, kasgi. In mace ce sai a ce kasga, kasga, to bakar jahila kenan. To idan jam'in namiji ne sai a ce kasgai, kasgai. In mata ne sai a ce kasganyu, to bakaken jahilai kenan mata. Kada Allah ya sa mu gansu. Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani yace yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Al-jahilu anan da Allah ya amfani da shi yana daukar ma'anar wanda bai sani ba, yana daukar ma'anar wawa ko sakarai. Allah madaukakin sarki yana magana dangane da wasu bayin Allah ne da suka kame kansu, ba sa bara, ba sa roko, balle sinaci. Domin ɗabi'ar dukkan almajiri ce, duk almajiri yana da bakin nacin siya. Duk mai roko da mai bara da mai tumasanci, zaka same shi yana da ainihin naci. To sai Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu talakawa a cikin Alkur'ani, yace a rinka diba daga sadaka da zakka da alherai na kyautatawa ana yi musu, ba dan komai ba, saboda sun kame kansu. Kamewar da in jahili ya gani, to me jahili anan? Wanda bai sani ba. in ya gansu sai ya dauka ai waɗannan wadatattu ne, wadata ce ta sa ma ba sa roko. Sai Allah madaukakin sarki ce yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi, wawa yana daukar waɗannan irin mutanen ko jahili mara sani ko sakarai mara lura, yana tsammanin waɗannan mutanen wadatattu ne saboda sun kame ba sa roko. Amma sai Allah ya ce ta'rifuhum bisimahum, kai mai hankali zaka iya sanin su kamar yadda can jahili ya jahilce su, to kai mai hankali zaka iya sanin su bisimahum, suna da wata alama. Wacce ce alamar? Ita ce la yas'alunan nasa, ba sa roƙon mutane ilhafan, saboda ba sa roƙon mutane balle su naci, siffar mai bara ko mai roƙo naci, to su ba su roƙon ba ma balle su naci. To anan na kawo ne kadai dan ka gane kalmar ainihin wato jahili me take nufi da kuma kalmar jahalu. Idan Balarabe yana tafiya akan titi, titin da yake baya da lissafi na milestone, wato trichan mil, wurin da ba a sa daga nan zuwa gwangwazo tafiyar kilomita kaza ce ko tafiyar mil kaza ce, zaka rinka gani a bakin hanya ana dan sa wani tirke, ane mai fenti ana rubuta saura mil kaza ka kai Sokoto, saura mil kaza ka kai Kwanni. Ina fatan mun gane wannan titin didda ba shi da irin wannan. Balarabe kan kira shi majhalun, majhalun wato titin da zaka rinka tafiya baka san ina kake tafiya ba, dan kana tafiya baka san kilomita nawa kace, saura kilomita nawa kaje, dan haka sai Balarabe ya kira wannan titi majhal. Me ya alakar kiran shi da majhal? Saboda kana tafiya baka san kilomita nawa kake tafiya ba. Kunga an sake dawowa zuwa ga rashin sani ko jahilci. Ina fata an gane. Wani lokacin kamar yadda na ishara a baya, Larabawa in suka ce jahili ko jahalu suna nufin wauta ko rashin sani ko makamantan haka. A ƙarƙashin wannan ne aka samu wani mawaƙi ɗan jahiliya yana ainihin yin waƙa. Ku ji abin da yake cewa, yace ala la yajhalanna ahadun alaina fa najhala fawqa jahalil jahilina. Yace jama'a ku saurara fa da kyau, kada wani wawa fa mana wauta, dan in muka tashi yin wauta mu za mu yi sama da tawawaye. Kaga anan me yake nufi da jahalu wauta, me yake nufi da jahili wawa? Dan haka yake cewa to kada wani wawa yi musu wauta, dan su in suka tashi tasu wautar to suna yin ta ne sama da wautar wawa. Kaga anan duk kalmar jahalu ta zo ne akan me? A ma'anar wauta ko wawanci. To shi dai jahilci jama'a nau'i uku ne, kamar yadda malamai suka ce. Jahilci akwai jahilcin da suke kiran shi jahlun basitun, wannan shi ne Bahaushe yake cewa baƙin jahilci, baƙin jahilci. Larabawa sun fassara shi da cewa wa huwa khuluun nafsi anil ilmi, ya zama mutum bai san komai ba, sai a siffanta shi da cewa baƙin jahilci yake fama da shi. In za a kira shi kuma sai a ce baƙin jahili. To akwai kuma jahalun murakkabun, farin jahili. Shi wannan farin jahili ya dan san wani abu, amma abin da ya sani a birkice ya sani, bai san bambancin plus da minus ba. Da haka an kace mishi 4 minus 2 sai ce maka 6, 4 minus 2 biyu a kwashe 4, 4 daga cikin 4 a kwashe 2, me ya kamata ya ce? Saura 2 sai mai da minus sai ta zama plus sai ce 6. Ko kun fahimta jama'a? Babban malami Sheikh Muhammad Zarban Al-Ghamidi shi ne limamin masallacin Quba da ke Madina, malami ne a Jami'ar Islamiyya da ke Madina, kulliyatu da'awa suluddini. Ya ce mana wata ran baban shi ya bashi labari cewa sun tafi wa'azi da sarki Abdulaziz uban su Fahad, da suka je wa'azi wa'azi sai aka je wani kauye a kasar Saudiya lokacin ana kokarin gyara ta mutane sun lalace sun koma wata irin jahiliya wanda zamu zo mu magana sun daina sallah ba su da masallaci sarki Abdulaziz sai dira wani gari daidai sai ya samu jama'ar garin gaba ɗaya ba su sallah ba su da masallaci ma sai tattaro su daga cikin su sai dubo wani tsoho wanda wannan tsohon ba shakka da ya taba yin sallah ya bari ne sai kira shi yace mishi rukunan musulunci nawa ne sai ce 10 goma rukunan musulunci asali guda nawa ne guda 5 sai ce 10 dalilin kawo wannan maganar kafin in ci gaba da bayanin shi ne kaga anan yana nuna ya san cewa musulunci yana da rukunai ko tunda har ya san guda kaza ne amma sai dai bai san su a adadi na hakika ba amma ya san musulunci yana da rukunai sai sarki Abdulaziz ya ce to a kwantar da shi a mai bulala 10 ana cikin yin bulala sai ya ce a tsaya sai wani abokin shi mai sigina da ya mai sigina sai ya cura yatsin shi ya nuna mai haka wannan tsohon sai ya ce a tsaya yana da jawabi sai ya ce 15 15 ne sai Abdulaziz ya ce ku zarce bulala ta zama 15 yanzu kaga yana da ilimi akan rukunan musulunci amma ilimin a birkice to yanzu wannan jahili ne murakkabi ko kun fahimta jama'a idan kun gane wannan mutumin da aka ce mishi a cikin hudu in aka kwashe biyu saura nawa kamata ya ce saura biyu a cikin hudu in aka kwashe biyu saura nawa sai ce saura biyu to yana da ilimi kenan idan ku yace bai sani ba fa to ya zama bakin jahili kun gane to in ku aka ce cikin hudu a kwashe biyu sai komo yace 6 wato ya juya a kwashe ta zama a ƙara ko to ya zama jahili murakkabi wato ya san abu amma ba a yadda ya kamata ya san shi ba ko kun fahimta jama'a to nau'i na biyu kenan na jahilci wa huwa i'tiqadu shay'i bi khilafi ma huwa alayhi shine ka san abu kuma ka kudirce shi gadan-gadan bil haqqi da gaskiya a wurin ka kana ganin haka ne kuma sai zama ba haka bane kun fahimta jama'a farallan alula guda 7 ne sai aka ce maka farallan sallah guda nawa ne sai kace guda 7 kuma ka tashi kai rantsuwa da billahi allazi la ilaha illa hu haka suke bil haqqi da gaskiya a wurin ka farallan sallah guda 7 ne amma wannan adadin na alwala ne amma a iya sanin ka da aqidar ka da gaske kana ganin cewa farallai ne na sallah a halin wannan adadin na me na alwala ne to in ka faɗa haka sai a ce kai jahili ne murakkabi kana da saukin jahilci ta wani wurin kuma kafi matsala na uku nau'i na uku na jahilci shine fi'lu shay'i bi khilafi ma haqquhu an yuf'ala yin abu sabanin yadda ya cancanta a yi wannan kuma shine wato kemenan nuna rashin sani ka sani ka yi abin yadda ya kamata da gangan sai ka nemi mayar da abin baka san shi ba wannan nau'i na ukun shi ake kira shegantaka da gangan a ce maka farlan alwala guda nawa ne sai ka ce 70 yanzu wannan ba a kiran mai irin wannan ɗabi'ar bakin jahili ko farin jahili sai dai a ce wannan shegantaka yake da ita don ya sani amma kuma sai bayyana abin a sabanin yadda yake da gangan don ya nuna bai sani ba wannan jama'a na farfasa mana kalmar ne a bisa yadda malaman larabci suka kawo ta idan kuna son ganin ƙarin bayanai akan haka sai ku ainihin je ku ɗauki littafin lisanul arab na al-imam ibn manzur al-ifriqi to amma a shar'ance malaman musulunci tun da dadewa har zuwa yau gwagwarmaya suke akan su yi kokarin bayyana me ake nufi da jahiliya ne mecece jahiliya don haka na dauko mana fassara guda uku ta malamai daga ƙarshe kowace fassara zan yi nakadin ta nuna kurakurai da takaitawa ko zakewar da ke cikin ta sannan sai nuna mana yaya ya kamata a fahimci mecece jahiliya malamin farko al-Imam an-Nawawi Allah ya gafarta mishi a cikin sharhin sahih muslim cewa yayi al-murad bil jahiliya ma kana fil fatrati qabla al-islam yace abinda yake nufi da jahiliya shine lokacin da ya kasance kafin musulunci kafin zuwan musulunci shine jahiliya inji Nawawi to wannan fassara ta Nawawi akwai kuskure cikin ta jama'a kuskuren farko dake cikin ta cewa jahiliya ita ce lokacin da yake kafin musulunci ya takaita jahiliya tana daukar wata ma'ana kari akan haka shine ne a cikin musulunci ma akwai jahiliya ma'ana akwai jahiliyar cikin musulunci akwai jahiliyar lokacin musulunci dalilin haka magana da al-Imam Ibn Sa'd ya rawaito a cikin littafin shi Kitabut Tabaqat da al-Imam al-Mizzi a cikin littafin shi Tahzibul Kamal Ibn Hajar ya bada labarin ta sharhin Bukhari a cikin Fathul Bari yace Abdullah dan Abbas yace sami'tu abi yaqulu fil jahiliya naji babana a jahiliya yana cewa asqina ka'san dihaqa shayar da mu kofin burkutu babba yanzu wannan maganar Ibn Abbas ya musulunta yana cikin addinin musulunci kamar yadda ya fadi a wani wuri da yake kokarin fassara wa daliban shi al-mustada'afina da yazo cikin suratul nisa yace abinda ake nufi da al-mustada'afina sune mutane masu rauni daga cikin maza ai mata da yara yace shi da mahaifiyar shi suna daga cikin mustada'afina wato ya shiga addinin musulunci uwar shi ta shiga addinin musulunci a lokacin Abbas mahaifin shi yana zunzurutun ba ma guje mashayin burkutu to a wannan lokacin shi yana musulunci sai ya ji uban shi yana cewa kai zuba mana kofin burkutu cika babban kofi sai ya ce na ji ubana a jahiliya yana cewa yanzu Ibn Abbas abinda yake nufi da jahiliya anan wani hali da uban shi ya samu kanshi na rashin karban musulunci gashi kuma musuluncin ya zo ashe wannan na nuna mana koda bayan zuwan musulunci a yanzu zaka iya duban wani ba ma guje yayi wata magana sai ka ce ka ji shi yana fadin a jahiliya a halin a yanzu din nan bayan zuwan musulunci wannan na kawo ne don nuna takaitawar da Imam an-Nawawi akan cewa jahiliya ita ce lokacin da ya faru kafin musulunci to ya takaita a'a jahiliya ta faru kafin musulunci kuma akwai jahiliya a lokacin musulunci tunda gashi wannan sahabin bayan ya musulunta amma kuma yace ya ji baban shi a jahiliya yana fadi ba kuma yana bada labarin wata magana ce da ya ji a da ba maganar da ya ji ce bayan shi ya shiga musulunci an zo da musuluncin amma kuma yace uban yana jahiliya ina fatar kun gane fassara farko kenan fassara ta biyu babban malami al-Imam Ibn al-Athir a cikin littafin shi An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith da al-Imam Ibn Manzur al-Afriqi a cikin littafin shi mai suna Lisan al-Arab suka ce hiya al-jahiliya al-halu allati kanat alaiha al-arab qabla al-islam suka ce halin da larabawa suka samu kansu kafin zuwan musulunci min al-jahl billah na rashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi da rashin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shira'i ad-din da shari'o'in ad-din wal mufakharati bil ansab da kuma al-fahari da cewa su ne suwa na ƴaƴan wani wal kibar da kuma girman kai والتجبر da kama kariya wa ghairi zalika da munanan halaye makamantan haka Ibn al-Athir da Ibn Manzur suka ce wannan shine jahiliya me suke nufi halin da larabawa suka samu kansu kafin zuwan musulunci wani hali rashin sanin Allah jahilta shara'a alfahari da sune suwane girman kai da kama karya to wannan fassarar tasu kuskuren da ke cikin ta kuma shine cewa larabawa wato sauran kabilun da suka samu kansu a wannan halin ba a shigar da su cikin jahiliya ba kenan kamar farisawa da makamantansu ina fata an gane dan haka wannan fassarar ita ma akwai takaita jahiliya akan cewa larabawa ne kawai suka shiga jahiliya sauran kabilun kuma ishara ce akan su ba jahiliya suka shiga ba to wannan kuskure ce domin balarabe kafin zuwan musulunci yana cikin jahiliya bahaushe ma kafin zuwan musulunci yana ainihin cikin jahiliya fassara ta biyu ko kuma kuskure na biyu a ƙarƙashin waccan maganar ta Ibn Asir ita ce kayyade cewa ƙarshen jahiliya shine zuwan musulunci a'a zuwan musulunci ya kayyade ya kawo ƙarshen wata nau'i ne ta jahiliya amma akwai wata nau'in kuma wanda zamu zo mu bayani insha Allah kamar yadda ka ji daga Ibn Abbas gashi har musulunci ya zo amma kuma Ibn Abbas yana kiran wani hali da wani ya shiga akan cewa hali ne na jahiliya fassarar jahiliya ta uku wani malami ne wani professor ne na aqida da tauhidi mai suna Muhammad Qutb a inda yace hiya wato ita ai jahiliya halatun nafsiya wani hali ne da dan adam yakan samu kanshi tarfudu lihtida'a bidinillah bihadillah bihudallah wato wadda dan adam yake kin bin shari'a Allah wa wad'un tanzimiyun kuma wani tsari ne na constitution da tsarin mulki yarfudu al-hukma bima anzalallah wanda ke ki yake kuma kyamar hukunci da hukuncin Allah abinda malamin yake cewa shine jahiliya ita ce kin bin shari'a Allah da kuma yin tsarin mulki ba na Allah ba ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna Jahiliyatul Qarn al-20 a shafi na 11 kuskuren da ke cikin wannan tarihi na wannan malami mai suna Muhammad Qutb shine na farko dai ya kayyade cewa wato jahiliya ya ainihin wato fitar da wani hali wadda wata al'umma ta samu kanta a ciki na kiyayyar musulunci bayan musuluncin ya zo wato abin da yake nufi sadda musuluncin ya zo suka ki shi to sannan ne suka shiga jahiliya ma'anar wannan kafin zuwan musuluncin to ba jahiliya suke ba to wannan kuskure ne tun kafin zuwan musuluncin balle su ki shi a jahiliya suke ina fatar mun gane sannan kuskure na biyu kayyade cewa wato al'ummar da suka kibbin tsarin mulki na musulunci shari'ar musulunci ba tsarin mulki ce ba kadai tsarin mulki ce da kuma tsarin rayuwa kamar yadda wani zai ki tabbatar da shari'ar musulunci da tsarin mulki haka wani ma a cikin gidan shi in ya kibbin tsarin Allah shi ma wannan duk ɗaya ne ya shiga cikin jahiliya ta ainihin kin shari'ar Allah don haka kayyade tsarin Allah jama'a da cewa gwamnati kawai banda talaka a gidan shi da cewa yanke hannun barawo ko yanke kai ko jefe mazinaci cewa wannan shine kawai hukuncin Allah to wannan kuskure ne a cikin tafiyar ka akwai hukuncin Allah a sallar ka akwai hukuncin Allah dan haka yadda mai mulki bai bi tsarin Allah ba kai ma a gidanka baka bi tsarin Allah ba duk ɗaya ne a wurin Allah madaukakin sarki to wannan shine kuskuren da ke cikin ainihin wannan ta'arifi na shi to wannan ko waɗannan ta'arifat ko fassarori da malamai suka yi dukkansu sun yi kokarin fassara mecece jahiliya haƙiƙanin gaskiya bayan kawo waɗannan fassarori nasu da kuma bayyana irin na ƙasa da ke cikin fassarar su mu ku cewa muke al-jahiliya hiya al-halatu allati takunu alaiha ummatun ma qabla maji'iha hudallah والحاله التي تمتنع فيها امه ما او بعض امه من الاستجابه بهدى الله جاهليه ونهالي ne da wata al'umma za ta samu kanta kafin shiriyar Allah ta zo mata da kuma halin da wata al'umma za ta samu kanta na kin bin shiriyar Allah bayan shiriyar ta zo wannan maganar tana nuna kafin shiriyar Allah ta zo wannan al'ummar jahiliya ce da shari'ar Allah ta zo kuma al'ummar ta kita nan ma jahiliya ce wato abu biyu ne yake ruda wasu mutane wajen ta'arifin jahiliya kafirin da ya zauna lokacin da shiriyar Allah bata zo mai ba tabbas kafiri ne kuma tabbas yana cikin jahiliya to amma matsalar ta biyu ita ce ko Allah zai kama shi da kafirci a halin shiriya bata zo mishi ba har ya mutu tambaya ga ingantacciyar magana ita ce a'a Allah ba zai kama shi da laifin kafirci da laifin zaman sha jahiliya ba domin shiriyar bata zo ba bai santa ba bai taba jin labarin ta ba dan haka kun ga abu biyu ne lallai shi kafiri ne lallai halin da yake ciki jahiliya ne sai dai kuma bai da laifi kun fahimta hali na biyu shiriyar ta zo mai yana kafirin shi yana halin jahiliya sai ya kafirce wannan shiriya da ta zo mai ya kangare ya doge akan kafircin shi to wannan halin ma na kangarewa da kimbin shari'a da shiriya Allah wannan ma halin jahiliya ce wanda in ya mutu akan ta Allah zai kama shi to bambancin maganganun guda biyu kenan ina fatan jama'a sun gane sannan abu na biyu a cikin ta'arifin nan muka ce au ba'du ummatin min al-istijaba li hadillah ko kuma wani ko wasu cikin al'umma an suka kibin shiriyar Allah su ma ba iya danganta su ga jahiliya wannan shine Ibn Abbas ya ishara ga baban shi ga shiriyar Allah ta zo kasar Makka ana bin shiriya amma uban shi yana maguzanci yaki musulunta burkutu ma yake sha cewa ma yake a samu katan tambulan a cika ya kwankwada sai dan yace kaga uban yana jahiliya yanzu a wannan halin me Ibn Abbas yake nufi da jahiliya mutum guda ne rak da yake karban shiriyar Allah bayan ta zo amma sai danganta jahiliya gare shi jama'a mun gane wannan da kyau dan haka jahiliya ita ce halin da wata al'umma za ta samu kanta kafin shiriya Allah ta zo mata suna zauna ba shiriya Allah gaba daya sun bata suna kafirci to za a ce suna cikin jahiliya halin da al'umma za ta samu kanta bayan shiriya ta zo kuma ta kibin shiriyar nan ma jahiliya ce ko halin da wani ko wasu za su samu kansu a halin shiriyar Allah bata zo musu ba ko a halin shiriyar Allah ta zo musu sun kafirce mata duk waɗannan halaye guda biyu jahiliya ce Allah madaukakin sarki mana gamdakatar abin da yasa muka faɗi wannan jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi da Allah ya turo shi ne cikin wasu mutane waɗanda babu ainihin ilimi game da su ba su san ilimi ba su san littafi ba kaga waɗannan mutanen ba sa kan shiriya dan haka bangaren farko na bayanin mu ya shafe su ba su san shiriya ba ma dan haka a jahiliyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya rusa ta aka samu waɗannan jahiliya jahiliya ce bakar jahiliya a cikin Makka babu ba Yahudi babu Kirista zunzurutun maguzawa ne arna ba su san wata shiriya ba dan haka wannan irin jahiliyar da ya samu tare da cewa wannan al'umma ce da wasu annabawa kamar Ibrahim da Isma'il sun taba zama a cikin wannan al'ummar amma labarin yayi nisa zamani yayi tsawo har an manta da duk abin da suka zo da shi waɗannan mutanen an danganta su zuwa ga jahiliya sannan kuma kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakon shi ya isa zuwa ga ahlul kitabi kuma ya shafi ahlul kitabi akan cewa su ma su zo su karba kuma suka kangare kuma sun san gaskiya ne wannan kuma bangaren farko na fassarar mu ya shafe su shine mutanen da shiriyar ta zo musu sun santa kuma suka kangare mata to haka a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an samu wasu kamar yadda zamu zo mu ji sai rinka yin wasu ayyuka waɗanda ba su dace da ɗabi'un musulunci ba annabi kuma ya siffanta su da cewa ainihin jahili ne wato jahiliya kamar yadda zamu zo mu ji da cikakken hadisin sahabi Abu Dharr al-Ghifari rashin jituwa ta hada su da ainihin Abbas da ainihin wato Bilal sai gaya mai bakan magana da ya gaya mishi bakan magana daga cikin bakar magana sai ya ce mishi kai dai dan bakan mace ne tashi ka ba mu wuri uwarka faɗa ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a ayyartahu bi ummihi ka aibanta shi da uwar shi innaka mar'un fika jahiliya lallai dai kai akwai maguzanci cikin ka akwai jahiliya tare da kai yanzu wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yana nufin ya kafirta sahabi Abu Dharr a'a ma'ana yayi wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un maguzawa to bayan wannan jama'a sai mu ce waɗannan bayanan namu sun fassara ashe jahiliya ba iri ɗaya bace kenan ko to kaga ashe muna buƙatar mu san jahiliya nau'in ta dan ka ƙaurace mata gaba ɗaya nau'in farko daga cikin nau'ukan jahiliya na komawa ne zuwa ga yadda za a karkasa jahiliya dangane da halin zamani ko kuma halin shi wanda ya samu kanshi a cikin wannan zamani nau'in farko na jahiliya ana kiranta jahiliyatun mutlaqa jahiliya sake babu kaidi wannan ita ce aljahiliyatul amma wato wannan lokaci shine lokacin da yake kafin aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama in kaso zaka kira wannan jahiliyat jahiliyatul ula ita ce Allah madaukakin sarki yake cewa matan musulmi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kar ku fita irin fitar jahiliyar farko wace ce jahiliyar farko fita da gyale jama'a fita da gyale jahiliya ce kuma jahiliyar ta farko baka fita da hijabi radi kasa zani jahiliya ce ta farko baka fita da hijabi da kallabi da komi amma a damfara ado a fuska jahiliya ce fita da hijabi da niqabi da komi amma a sa warawarai ana tafiya warawarai da mundaye a kafa suna ƙara maza na ji wannan jahiliya ce fita da hijabi da niqabi a kawo turare a fesa a gwangwaza turare wannan jahiliya ce jahiliya baka sai Allah ya ce wa mata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kar ku fita fitar jahiliya farko mace ta fita ba da izinin mijinta ba wannan fita ce fitar jahiliya farko jama'a ku je ku karanta tafsirin al-Imam Muhammad Ibn Jarir al-Tabari Sheikhul Mufassirin za ku sha tafsirin wannan aya dangane da cewa jahiliyar farko me ake nufi da cewa kada matan musulmi su yi fita irin fitar jahiliyar farko wannan ayar da za a yi zaman tafsirin ta jama'a to tafsirin azumi guda ne wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wannan ayar tafsirin azumi guda ne ba dan komi ba domin a ciki ana buƙatar a gane me ake nufi da jahiliyar farko me ake nufi da fita irin ta jahiliyar farko yaya za a alakanta da fitar mata a yau jama'a mace ta sanya hijabi mai sharashara ko mai ado fitar jahiliyar farko ce matan musulmi ku ji tsoron Allah game da wannan hijabi na karuwa wanda kuka kirkiro da shi na yadi mai rawa mai lagwai-lagwai wannan hijabi hijabin karuwai ne hijabin arna ne hijabin jahiliyatul ula ne dukkan hijabin da yake da ado a jikin shi ko kuma shi kansa ado ne to jahiliya ce. Dukkan hijabin da zai kwanta a kafadar mace ya bayyana nonanta da tashin kafadarta wannan hijabin jahiliya ne. Idan kina da shi maganin shi ki kona kafiri, haramun ne ki sai da shi ki kona kafiri ko ki mai da shi siket ya koma can kasa. Ina fata an gane. Dan haka mata ku gane wannan hijabi hijabin karuwai ne, hijabin jahiliya ce ta farko. Lallai ne hijabi kada ya zama mai ado, kada kuma ya zama akwai ado a jikin shi, kuma hijabi ba style bane. Domin mata suna neman su mai da hijabi ya zama wani abu ne style, sai a samu wanda yake zai zama yana da style a jikin shi, wanda za a sa kuma wai a koma ana wata irin tafiya, wai akwai tafiyar sisters. Wallahi ƙarya ne, jahiliya ce. Sisters ba wata tafiya ta sisters, wai akwai wata tafiya ta sisters, za a rinka ana yin wani duwawu yana yin rawa smartly. Wallahi jahiliya farko ce, mata ku tuba. Sister in ba haka ba sister kinki zai kare a sa'ira. Jahiliya farko ce. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sunna shi ya umarci mata da suturce jiki da kuma tafiya a gefen hanya. As-sayyida Aisha tace Allah ya yarda da matan sahabbai, tace Allah ya ji kan matan sahabbai. Da Allah ya saukar da wannan aya suka rasa me za su yi hijabi da shi, zanin gado suka rinka dibowa suna yarbawa. Ba ado bane, ba ado ake ba. To me muke nufi da jahiliyar farko? Ita ce jahiliyar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo ba. Jama'a kun ji nau'i na farko na jahiliya, Allah ya raba mu da ita, kada Allah ya nuna mana. To irin wannan jahiliyar jama'a, irin wannan jahiliyar wata nau'i ce daban wadda ba za ta sake dawowa ba har duniya ta tashi, domin ma'anarta ita ce jahiliyar da a lokacin ba annabawa, ba karatun annabawa, ba shiriya, ba shiriya annabawa. Kowa ka gani ba ma guje ne, zunzurutun ba ma guje, ko ta yaya aka yi arne ne, sai dai wani ya fi wani sassaucin ra'ayi. To irin wannan ba za ta taba dawowa ba. A ce an rasa musulmi kwaya ɗaya wanda ke kan shiryar annabawa, to wannan ba za a rasa ba, ai ba za a taba samu ba, saboda hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito, manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahiruna 'ala an-nas. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasu daga cikin al'ummata ba za su gushe, ba za su tsayin daka akan dokar Allah, akan umarnin Allah, wanda duk zai wulakanta su ba za su damu da shi ba, wanda zai saba musu ba za su damu da shi ba, za su kafe akan wannan addini na Allah har sai Allah ya zo da al'amarin shi, ma'ana ko dai su yi nasara ko kiyama ta tashi, amma lallai sai an samu waɗanda za su cije akan wannan addini na musulunci ba sassauci. Jama'a, yasa jama'a kar ku zama masu sassaucin ra'ayi. Duk wanda ya sassaucin ra'ayi a musulunci ya halaka. Kam ake so sallar la'asar raka'a hudu, duk wanda ya ce raka'a uku ce a kashe ka akan haka, ka zan mai tsaurin ra'ayi a kanta. Allah ɗaya ne, duk wanda ya ce Allah biyu ne munafiki ne, kafiri ne, ka zan mai tsaurin ra'ayi a kan haka. Don haka me ake nufi da tsaurin ra'ayi kenan? Kafewa akan addini shine addinin a tabbatar ga yadda yake, to a kafe akan shi. Wannan ita ce wasiyar Shehu Malabi Al-Allamatu Salafi Nasiruddin wa Sunna Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yace at-tasfiya thumma at-tarbiya 'ala al-musaffa. A tsaya a tace addini ya zama gar, to sannan sai a gina mutane akan shi. Ba wai ai ta gina mutane akan addini tarka-tarka ba. Da dukkan mu muna kananan ustazai, za ga mu muna yau da zandame mai sanda. Malaman ahlus sunna ne suka yi ta ce mana hamlul asa sunnatul anbiya'i alamatul mu'mini. Malaman ahlus sunna suka yi ta gaya mana mu ko muna son sunna, mu ko mun dauka su malamai ne, ashe tatsuniya ce suka gaya mana. Muka yi ta yawo da sanduna kamar Fulani. Ina fatan jama'a sun gane, ashe bid'a ce, ba ta da asali. basu tace addinin ba, haka suka yi ta ba mu gurbatacce. Wannan barna ce, dole a tsaya a tace addinin, sannan sai a yi tarbiyyar mutane. Da muna raya ake karantar da mu karatun allo gairil magarubi alayhi wa ralina, duk haka muka iya muka haddace. Ba a tace karatun ba, sai aka ba mu da Hausa ake yi, sai aka ba mu haka. Ina fata an gane. Dali maman mu tsatsagen kuciya suke yi, sai suka koya mana haka, mun sai muka ta muna tsatsagen kuciya. To yanzu theory shine at-tasfiya, a tace addinin tukuna ya zama garan dangangariya tas, sannan sai a tarbiyanci mutane akai. Matasa, wannan aikin ba zai yiwu ba sai kun tashi kun yi karatu karatu na hakika, sai kun zama ba ku da kiyaya, sai kun zama ba wai manufarku ku ta rigirgin wannan ya siyo jeep, wannan zai siyo limousine, wannan yayi gida mai sujuda, wannan yayi gida mai kamar jirgin sama, ba za ku yi karatu ba, kun lalace. Sai kun yi wa duniya saki uku sakin da ba komai. Inna lillahi ibadun fatana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana. Sai kun yi wa duniya saki uku. Sayyidina Ali tashi yake da daddare yana cewa, ya duniya gurri gairi, ke duniya ruduwa ni aliyafu karfinki. Duniyar Sayyidina Ali can bayan teku ya jefa ta, ya ta salahira a gaba. Jama'ar musulmi, idan kun fahimci wannan addinin nan, sai an tace shi a aqida, addinin nan sai an tace shi a ibada, addinin nan sai an tace shi a mu'amala, addinin nan sai an tace shi hatta a lughal arabiya da tarihin musulunci. Wannan ba zai yi ba jama'a sai kun yi karatu. Matasa, wannan aikin ku ne za ku yi. Tsofaffi Allah ya ji kansu, jira ake su mutu kawai likafani na jiran su. Don wannan aikin ya fi ƙarfin tsohon da bai fara shi yana matashi ba, ku tabbatar da wannan. Wannan ba izdira'i muke wa tsofaffi ba, akwai aikin da in tsoho ya dube shi ya ce zai tunkare shi, ya yi wauta. Da haka wannan aikin ya fi ƙarfin tsohon da bai fara shi yana matashi ba. Tsofaffi, sai dai kawai ku cika mana da addu'a, amma ku kauce ku ba da wuriya. Matasa, ku ne za ku tashi ku, kuma in muka ce matasa muna nufin mazanku da 'yan matanku. Kada wanda ya taba tunanin mace ba ta da fagen yin karatu, ƙarya yake yi. Duk karatun da namiji zai yi, mace za ta yi karatun nan daidai watita. Wannan ita ce sunna, kuma wannan aqidanmu ce. Kar a ce mace ba za ta zama malama hadisi ba, kar a ce mace ba za ta zama malama fiqhu ba, kar a ce cikin mata ba za a samu alarammiya mai hadda da karantar da hadda ba. Ƙarya ne wannan, ba ku tace addini ba, addinin 'yan bid'a ne, addinin jahiliya ne, addinin su Shehu Abu Lahabi. Ku ji wannan da kyau. Saboda haka jama'ar musulmi, ku ji, idan kuka gane wannan abinda manzo Allah yake cewa a cikin wannan addinin, duk yadda aka tashi aka faɗi sai an samu wasu mutane suna nan sun kafi akan addini, ko to ku zama daga ciki. Wannan shine tsaurin ra'ayi. Dan haka in za ku yi tsaurin ra'ayi, tsaurin ra'ayi gaskiya ne, amma ku yi akan abin da yake daidai, ba kawai ka dauki zafin ra'ayi, zafin addinin, ashe duk tatsuniya ce ma kake zafin akan ta. Ina fata an gane. To tace addinin nan jama'a aiki ne, tace addinin nan aiki ne, sannan ginin mutane akan tataccen addini. Domin Allah da kanshi cewa ya ala lillahi dinul khalis, tsantsar addini, jararren addini, garan dangangariya, ba mixed ba, ba polluted ba, ba gurbatacce, khalis, jararre, tsantsa, gawa ga Allah shi kadai. To baya wa addinin Allah shi kadai, kuma sai in tabbatar da cewa inda za a ɗauko addinin kuma an tace shi. Saboda haka ƙira'a Qur'ani da kuke karantar da yara, yanzu kuna da hujja da kuke karantar da 'ya'yan musulmi sun zo karanta Qur'ani su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kuna da hujja a Qur'ani ko hadisi? Ba ku da hujja. Abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani da sunna shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, wannan ne kadai ya zo daga manzon Allah. Duk sauran ba daga manzon Allah bane, daga malumma ne. Karanta annashar fil qira'atil ashar, babu daga manzon Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim a tsaya nan, sai an kara da min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. to in ba ta ci addinin ba fa sai ce yo ai Jabiru ma haka yake kira'a ai su dai su ma haka yake kira'a to su dai su ne annabin ka to ba mu san annabin su dai su ba annabin da Allah ya aiko zai karanta qur'ani cewa yake a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi ko a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi الامام ابو سعيد الخدري cikin sahabbai shi ya ruwaito hadisi yana nan cikin sunan at-tirmidhi da abu daud wannan shine na manzo Allah shine tatacce wanda di ya karantar da wasulul jami'i to da shi da dalibin jami'uhum finnari malaman tajwidi masu wasulul jami'i mure mai wasulul jami'i azwate أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الجميع كو كو عقبني وصل الجميع توتا وصل الجميع وصولي ذاكي يا صاحب منزل الله منزل الله صلى الله عليه وسلم بايا هذه آية دا آية دنك أتكين كراتو منزل الله باب وصل الجميع banza Allah yane ne kana yakifu ala ru'usil ayi haka ummu salama matar shi ta ruwaito mana a cikin hadisi sahihi da Abu Dawud ya zo da shi wa in ta'allaka ba'dhunna bi ba'din koda ayar na da alaka da juna kamar fawailul lil musallin annabin yazo sai aya alladhina hum an salatihim sahun sai sake tsayawa wannan ayar ta farko tana da alaka da ta biyu amma manzo Allah baya hadewa duk wani logic da zaka kawo manzo Allah ya fi ka iya fassara kai baka iya ba manzo Allah ne kawai ya iya waye ma kai wannan tafsir da muke cewa haka za ku yi ta a cikin hadisi ba ku je kuna karantar da mutane tanqihul qawli ba duk wanda ya karantar da tanqihul qawli yayi ta istighfari yayi ta istighfari har ya mutu kazo kana karantar da bulugul marami baka da ilimin hadisin da baka tace hadisai ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba rufa bulugul maramin kaje kai ta istighfari ka tuba sai ka iya ilimin da baka tace hadisan ka san wanne ne na manzo Allah wanne ne ba na manzo Allah ba tayi waka ce to tunda haka ne na karantar da risala to ka shiga uku ka san asalin daga ina ka rubuto ta sai ka je ka bi hujjojin mai risala ɗaya bayan ɗaya ka san dalili qur'ani da hadisi sannan ka karantar in ba haka ba ka bari a sai maka mashin kai a taba yafi malakta ka hakura kai ritaya dan wani zai ce to tunda hadisan na da rikici sai mu karantar da fiqhu fiqhun malaman fiqhu sun ce haramun ne ka karantar in baka san dalilan su ba in ka ce to baka san dalilin ba ya ba kai to ka bari mana me yasa baka tafi Abuja ka zama shugaban kasa ba eh ba mu zabe ka ba kuma baka iya murdiya ba dan haka sai ka hakura ka zauna nan ko to nan ma baka iya risala ba baka iya bulugul marami ba ba da karfin tsiya bane sai ka hakura a tara maka jali ka koma kana sai da timatiri a bakin kasuwa ya ji maka daraja ya fi sauki idan kuka gane wannan jama'a addinin nan aje a tace shi a wajen aqida ku daina karantar da littafan aqida sai wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kitabut tauhid na imam al-a'imma al-imam ibn khuzaima ko kitabut tauhid na muhammad ibn abdul wahhab shi ma sai an tace hadisan ciki tukuna dan akwai rubabbun hadisai akwai hadisan da ba su inganta ba sai an tsaya an tace komi tas ina yan lugal arabiya sun fi kowa hadisin ƙarya a duniya dan suka fara ka hadisan ƙarya dan su kare larabci ta'allamu al-lughal arabiyya wa 'allimu hannas ana uhibbu al-arabiyya li'anni arabi li'annaka zalik wa yaga maka katuba malamin lugha sai an tace lugha ma tarihi aje a samu wani koje ya zauna ya bada labari koje tsohon makaryaci kazo ka zauna kana karantar da mutane an haifi manzon Allah 12 ga watan Rabiul Awwal a ina waye ga maka ƙarya kake wuta zaka je kai manzon Allah ƙarya 12 ga watan Rabiul Awwal kai istighfari ƙarya ne wannan tatsuniya ce ko je ya faɗi wannan babu wannan a cikin Qur'ani ko hadisi Imam Malik ma ƙaryata magana ya cikin muwadda ta muka duba riwayar da ya ruwaito 12 ga watan Rabiul Awwal aka yi manzon Allah a ina ka gaya maka a ka karanta a littattafan tarihi ba su da bambanci da jaridar Concord duk abin da yazo cikin jaridar Concord sai an tsaya an tace hakan kaga abu cikin littafin tarihi sai an yi aiki akan shi dan haka malamai suka tsaya suka tsara ilimi mai suna ilmu mustalahi tarih ilimin da ake tacewa da tantance tarihi yanzu saboda rashin tacewa da tantance tarihi gashi an kawo wa ƴaƴan musulmi musiba a Najeriya wai an ce musu wai Yazidu ne ya kashe Husaini wannan ƙarya ne koje ne ya faɗa babu wannan a tarihi mai inganci amma saboda rashin ilimin tarihi fa an samu ƴaƴan tasha ƴan iska an sa suna tsine wa Yazidu waye Yazidun ba su san shi ba shi ma wanda ya sa sun bai sani ba kawai saboda abu na rubuce a tarihi daga cikin littattafai mafi hatsari a duniyar ilimi su ne littattafan tarihi don su ba sa dilin da isnadi sai an samu gogaggen malami a cikin ilimin jarh wa ta'dil shi kadai yake iya hukunta waɗannan littattafan amma kawai ka je ka karanta abu da turanci ko da larabci kawai duk abin da ka gani a rubuce shikenan daidai ne sai ka goge game da ilimin tarihi tukuna in ba haka ba fa wai sai mutum ya ce to yanzu ya zami ah yo me yasa ba za ka je ABU ka zama professor a medicine ba dan baka karantu ba ko eh to ya nan ka zo ka nada kanka ka zama professor a tarihi ka sa ƴaƴan jama'a suna zagin Yazidu da Muawiya da Abu Sufyana bi mujarradin ka karanta to lallai ne sai an tsaya an koyi tataccen ilimi game da tarihi sannan ku dawo matsala da take da alaka da tabbaka tarbiyya ya zamu tarbiyanci ƴaƴanmu a bisa wani manhaji wani irin tunani ya kamata ƴaƴanmu su tashi da shi sai an zauna an darasci yaya manzon Allah yake sawa ƴaƴan musulmi tunani baka samun wannan sai cikin Qur'ani da hadisai baka samun wannan sai cikin asarai zaka ga yadda annabi ya tarbiyanci sahabbai yadda sahabbai suka tarbiyanci ƴaƴansu tabi'ai da makamantansu haka ya kamata a tarbiyanci ƴaƴa a yanzu don haka haka jama'a aka gyara addinin tef to duk abin da ya kafu sai ka kafe akan shi gam kana da hujja akan cewa laya kafirci ce baka da shakka akai tangaran baka da hujja baka da shakka akai shar rubutu bid'a ce kana da hujja akai saboda an tace amma baka da hujja sai hadisi yaya hadisi yake sai ka jawo sai ce ya inganta ko bai inganta ba sai ka ce wai a mukhtarul ahadith mukhtarul ahadith bama ne a cikin shi duk shafi akwai bom a cikin mukhtarul ahadith annabawiya akwai hadisin da bai inganta ba mun yi takhrijin littafin tsab mun ware hadisai ingantattu mun ware waɗanda ba ingantattu ba aiki ne ja a cikin mukhtarul ahadith ba wai an ce mukhtar wai ana nufin mukhtar sahihi ba mukhtar a'a an zazzabo ne according to harufansu gwargwadon harufansu shine zazzabowa ba wai zabowa ingantattu ba da bage-bage da rubabbu da ba komai a cikin ya jama'a na kawo wannan ne saboda tsaurin ra'ayin addini yana burge matasa eh tsaurin ra'ayin addini za ka yi shi amma in abin da za ka yi ra'ayin da tsaurin ra'ayin akan shi ya inganta in bai inganta ba baka da dalilin tsaurin ra'ayi akan shi dan haka sai zan kai ta tsaurin ra'ayin da kai da wanda ke fada da kai a tsaurin ra'ayin sai kuwa ya gari a wuta saboda baka da hujja a kai matasan duniya yau tsaurin ra'ayi yana burge su to amma wannan tsaurin ra'ayin da kafewar akan abin da suke kafewa haka ne in haka ne to yayi daidai in ba haka bane fa ba tsaurin ra'ayi bane rashin kunya ce guluwi ne tanattu'i ne ketara haddi ne karambali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan irin mutanen wanda duk zai wulakanta su ba za su damu da shi ba duk wulakancin da za ka yi musu in suka kafe akan addinin tunda ingantacce ne mai kyau wannan wulakancin baya damu su Allah ya yarda da kai ya Mus'ab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Mus'ab ibn Umair Mus'ab sahabi ne saurayi ne wanda aka bada labarin shi cewa duk Makka ba a taɓa samun dan gata dan hajiya irin shi ba. Uwar shi mai kudi ce tafi Hadiza kudi, tafi Khadijatul Kubra kudi, ko bata taba haihuwa ba, kuma da ta haihu sai ta haifi namiji. Tace kaico da ta haifi ya mace da an ga goge raini game da gwalagwalai a garin nan. Tace amma duk da haka sai ta goge raini, namiji ne yaran, amma riga alhari ne ake sa mishi. Gama an ka samu kudin yaji alhari ne guda daya, kai saurayi ka gama hadawa fa dan mashin din nan naku na zamani duk yayin da ya fito ka siya kudin yajin alhari ne kwaya daya rak. Duk wata rawar kanka yadi ɗaya na alhari ne ya ishe ka kai ta a cikin samartaka. Amma riga alhari ne take mai iri iri, duk wani kala na alhari ne sai a dinka mishi. Sannan ai mishi gwarawarai da zabba da mundaye na zinare, ta ce a sa duk da ba kayan ado ne na maza ba, amma dan a nuna ta abun. Ina fata an gane. Amma da ya musulunta ya karba aqidar musulunci ta ratsa shi, sai manta da duk wannan duniya, sai ya kwabe ta ya aje, sai ya samu shamla. Shamla ita ce yar doguwar riga kadai wadda take plain yadi, yadi fake fake, kowan dobe da shi. Ya gudo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace amma yana jin tsoron idan uwar shi ta samu labarin ya musulunta, in ta kama shi ba za ta sake barin shi ya fito ba. Sai manzon Allah sai ya hada shi da jama'a, yace to ku yi marmaza ku wuce Madina. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara tahowa Madina tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cikin yan kwanaki kadan da yake da gaske yake har ya koyi addini, yana zuwa Madina sai ya bude masallaci ya fara da'awa. Har yau masallacin Mus'ab yana nan a Quba, daidai bayan masallacin Quba yana nan har yanzu masallaci ne Mus'ab ibn Umair ya kafa shi. Wannan matashi ya manta da duniya, ya zama mujahidi, sojan musulunci, ran da aka ce za a tafi yaki shi aka baiwa tutar musulunci. Jama'a Mus'ab shi ya rike tutar musulunci. To matsayi da magana anan, abin da yasa na kawo mana wannan shine tsaurin ra'ayin shi da zafin ra'ayin shi na addini yayi ne akan gaskiya, akan haka aka kashe shi. To saboda haka samari, idan za ku yi zafin ra'ayi, ku tabbatar za ku yi zafin ra'ayi ne akan abin da yake daidai ne, ba shirme ba. Mu wuce wannan matsalar. Wulakanci kuma ba zai dame shi ba. Mus'ab ibn Umair ya rayu rayuwar da a yau samarin yau sai su ce ya rayu cikin wulakanci, saboda rigar da yake sa shar-sharar riga ce. Ane mai kallon banza, ai ba kowa bane. Da ya rasu ma rasa likafani akai, a ja rigar ta rufe kai sai kafafuwa su fito, a ja ta rufe kafa sai kai ya fito. Manzo Allah ya ce ku saka shi ku rufe kan, ku ɗibi ganye ku rufe ku zuba a kafafuwan nashi. Wulakanci bai damun su, kaskanci bai damun su. Dan ko ga in dai akan addinin Allah ne bai kamata a ce mu yi fushi ba jama'a. Da wulakanci da harara, kaje kasuwanci ai maka wulakanci, me yasa ake wulakanta ka? Ba saboda kasuwancin ba, saboda addini. Kaje aikin gwamnati a wulakanta ka, me yasa? Saboda addini. Ka tafi ka ce zaka nemi makaranta a wulakanta ka, me yasa? Saboda addini. Ka zo neman aure a ce za a wulakanta ka, me yasa? Saboda addini. Ka zo sayayya, sayayya zaka yi ba kai ka kasa zaka sayar ba, a wulakanta ka saboda addini. Manzo Allah ya ce la yadurruhum man khazalahum, inda dan saboda sun yi riko da addinin Allah ne ake wulakanta su, wannan wulakancin baya damun su. In bai dame su ba, ba za su rama ba, na ɗaya kenan. In bai dame su ba, ba za su ce za su bar abin da suke ba. Amma saboda kawai kafirai sun tasa ka da wulakanci, yan bid'a sun tasa ka da wulakanci, wai sai ka ce za ka bar sunna saboda ka je neman aure, an gaya maka bakan magana, sai ka ce wai kai ma za ka rama, ko kuma kai ma za ka yi abin da zai faranta musu rai don su ɗauki ya su baka. Wallahi ka lalace kuma ka yi asara. Don haka in dai tsaurin ra'ayinka akan gaskiya ne jama'a, wallahi tallahi kar kai mamaki, za a wulakanta ka, za a gaya maka bakan magana, kuma duk abin da aka gaya maka wallahi kar ya dame ka. Wata dattijuwa gwaggota ce, wallahi a gadon bayanta ta ɗauke ni ta goya ni, kawar uwata ce. Wata ran sai ta haɗu da ni, malam, na ce Hajiya, ashe mutum yana ganin mutum? Na ce yau gashi ya gani. Malam, malam barka. Na ce barka Hajiya. Ta ce o, an ce kun ba izala, barka malam. nace ina hajiya kadan te mana gaba muka yi kadan te mana gaba muka yi idan wannan magana ta faɗa ne dan kaskanci ne ko wulakanci ne ko shegantaka ce ko barkace a to gaba ma muka yi kadan te mana dan haka ba barka ba ai bake nan kuka za a yi wai barka take ma tana barka ne ce a gaba muka yi te mana kadan ne aw khalafahum haka duk wanda ya saba musu duk abin da suka yi dan wani ya saba musu ba sa damuwa haka ba su kafe hatta ya'ti Allah hatta ya'ti amrullah har sai al'amarin Allah zo wa hum zahiruna 'ala an-nasi manzo Allah yace kuma suna nan sai sun daukaka akan mutane jama'a ku dubi yanzu yadda aka ki ahli sunna aka ki salafiyya amma yanzu salafiyya ce kawai take da murya duk duniya salafiyya ce kawai take da murya duk duniya an ki an ja bakin jinin an fada an kaza in gidan radio ne salafiyya suka bude salafiyya nasu kadai ba a saurara idan tashar internet ce ta salafiyya kawai idan tashar television ce ta salafiyya kawai in jarida ce ta salafiyya kawai in wurin wa'azi ne na salafiyya kawai salafiyyan nan yan shi'a sun ki su yan mazhaba sun ki su yan kungiya sun ki su yan dariqa sun ki su an rubuta an fada an yi raddi an yi sharri ba abinda ba a yi ba an kashe da abinda za a yi amma me har yanzu dai kowa salafiyyan yake saurare je yau kuma me salafiyya za ta ci ina salafiyya za ta bude masallaci ina salafiyya za ta bude makaranta hum zahiruna ala an-nas za su tabbata su ne a sama da mutane ku duba duk duniya yau musulmi babu tashar da suke kallo irin tasha al-huda tasha turanci ta al-huda duk duniya babu tasha da ake kallo faratin daga nan Najeriya har ko ina this is an international statistic report statistical report ne akan cewa babu tasha da ake kallo duk duniyar musulunci irin tasha al-huda dake kan Nalsat kuma zunzurutun salafiyya ne abokanmu ne 100% suka kafa tasha kuma suke darasi kuma zunzurutun salafiyancin ake fadi saboda haka ya ku jama'a abinda ake nema gare ku kawai shine kowa ya tabbata cewa aqidar da ya tsaya akai da gaske yake kuma ingantacciya ce bai da shakka akai dan haka a kashe shi ko a bar shi rayu a bashi jali ko a hana shi a dauke shi aiki ko kada a dauke shi a bashi rumfayi siya ko ba a bashi ba a bashi aure ko ba a bashi ba ayi mu'amala da shi ko ba ayi mu'amala da shi ba ba zai damu ba kuma in dai da gaske kake zafin ra'ayinka akan addini ba za ka shagaltu da yiwa mutane raddi ba dan sun wulakanta ka kace duk wanda ya wulakanta ka sai ka rama ya nuna ba da gaske kake ba la yadurruhum man khazalahu aw khalafahu dan wani ya saba maka ba zai dame ka ba dan wani ya wulakanta ka ba zai dame ka ba amma duk wanda kaje an wulakanta shi ya ce sai ya rama an saba mishi ya ce wallahi bai yadda ba a ba addinin gaskiya yake kai ba amma wanda yake kan addinin gaskiya jama'a yana shagaltuwa ne da tsaurin ra'ayin akan addinin amma baya damuwa da wanda ya saba mai ko wanda ya wulakanta shi jama'a baka zo wucewa wata ran wani ya tofar da yawu tofar da yawu zai wai ya ganka ma bai sanya hadiye yawun sa'ad da ya ganka ma yawun ma na bakin shi ya zama najasa dan a lokacin ya ganka shine sai tofar ba ma fa ya tofa maka ba ya tofar da yawu wai wulakanci zai maka in ya sa kaya zai siyar in ka zo ka ce za ka siya sai ci ba zai siyar ba ya fasa wai zai waka wulakanci ba za ka ce kai ma za ka rama ba sanzan tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yahudawa ba irin abin da wasu yi mishi ba amma ɗauko ɗansu ya rike madadin ya ce tun da su suna wulakanta shi shi ma bari amma sai ɗauko ɗansu ya rike da aka ce ɗan bai da lafiya sai ya tafi gaishe shi sai je gaishe shi ya tallan musulunci ina wulakancin da suke mai ina bakan magana ya ku jama'ar ahlus sunna masu bin manhajin salafiyya wulakancin arna kai ya dame ku in ka dage wando in ka shiga lecture theater kana shigowa sai ai maka dariya kar ma ka daga kai ka kalle su wai ka shiga da dagaggen wando yan kungiyar izala yanzu dariya suke wanda ya dage wando, ɗan kungiyar ɗariƙa dariya suke wanda ya dage wando, ɗan shi'a dariya suke wanda ya dage wando, kristoci dariya suke, lecturori a university, ɗan mata dariya suke, kowa ya dage wando dariya ake mishi. Amma in ya dage da sunan sunna, in ya dage da sunan iskanci ne wannan burgewa yake, zai zama bouncable guy. Sai ka ga gayu la'anan ne ya dage wandan shi haka, wai three quarter, kaji quarter uku, wandan yan wuta quarter uku, wai sunan wandan kenan three quarter. Sai ta ho lecture theater da dagaggen wando da ka an ya wuce gwiwa, kai kuma in ka zo da naka iya rabin kauri sai su kyalkyale da dariya, me bambancin naka da nashi? Wai naka saboda addini ne, wai wulakanci za a yi maka? In ne da gaske kake ba za ka kalle su ba, za ka rama ba. La yadurruhum man khazalahum. Kuma in da gaske kake ba za ka ce to bari kai a Justin ba wandan ya dan sauka kasa, dan akwai masu munafinci, sai sa dinka mai wando inci 42, in ya taho wurin mu sai ya ja shi sama haka, sai ya taho haka, sai ya taho haka, ya taho gurin mu kenan, in ya tafi can kuma sai ya sake shi, shine sai ya saki shi kenan, sai daidaita. Hadha zurrijalaini, zussarwalaini, mai wando biyu a ɗaya kenan, zulwajahaini. Munafinci ne wannan jama'a, ka datse kafiri duk inda ka je a ganka ka ce eh wandan ka kenan. Likiti aka je police station, wani ustazu da ya kafe shi kawai wani shedanin dan sanda, wai sai ya ce kaga wannan da ya sa wandan kanin shi din nan, wai wulakanci zai mai, wai wannan da ya sa wandan kanin shi din nan, kai ba ka jin magana wallahi, ka je ka sa wandan kanin ka, ka zo ka rikita mutane wuri. Tsabar izgilanci ne, wulakanci ne. Amma in dai kai da gaske kake addinin, to ka katse akan abin, kuma kada wulakancin su kada ya sa kai a Justin, kada ka gyara musu yadda suke so, kuma kar wannan ya sa ka gobe ka ce bari ma in je in ƙara dagewa, a'a, bar abin ka yadda yake, wato kai kaman ma Allah bai yi su ba. Shine la yadurruhum man khazalahu, wanda ya wulakanta su baya damun su, haka za su katse. Da haka tsaurin ra'ayin addini jama'a, amma addinin ingantacce, to wannan aqidan mu ce, wannan ra'ayin mu ne. Duk masu kuka da mu akan muna da tsaurin ra'ayin addini na, wallahi ƙarya suke jama'a. Shekara 20 da ta wuce bamu sassauta ba, balle yanzu ƙara ta farfasa muka yi, yanzu ƙara ta farfasa muka yi. Da wasu sai yanzu tunda dai sun dan ƙara shekaru mai yawa, sun ƙara hankali, dama tunda hankalin mu ku ne mahaukata. Ina fata an gane tsaurin ra'ayi, kuma duk abin da ka san mu da tsaurin ra'ayi jama'a, to yanzu ƙaruwa yayi. Dan haka wanda zai hudda da mu ta ciniki yayi, tsaurin ra'ayi gaba yayi. Wanda zai hudda da mu ta aure yayi, tsaurin ra'ayi gaba yayi. Wanda zai hudda da mu ta aikin gwamnati yayi, tsaurin ra'ayi gaba yayi. Ina fatan mun gane. Medical doctor ne abokin mu, ya je yana harkar magani, an ba shi ya kawo magani ga wata hukuma, aka an ce wai sai ya yi hannu da Dora, Professor Dora, shugaban NAFDAC, ya ce a'a. Aka ce to za ta ce kyamata kake yi, ya ce a'a, ai mu addininmu ne, mu ba mu hannu da mace. Sai ta yi wannan civilization ne, ya ce ai mu addininmu kuma babu irin wannan civilization din, mu kuma in mutum ya hannu da mace to ya zama uncivilized. Aka kada, aka raya, da ta zo kawai ta miƙo mishi hannu, sai mata irin ta sarakuna, yi mata jinjina haka, sai ta ce thank you Alhaji Arniya. Ita ma ta san yaje Hajji, ya gano Kaaba, ina zai hannu da ita? Duk wanda ya hannu da macen da ba tashi ba jama'a, munafiki ne, munafiki ne, babu larura, sam, babu larura. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka taba matar da ba taka ba, gwamma ka zauna a garwa, shi ya kona wandanka ya kula duwawunka, ya fi sauki. Da haka ba ka da larurar da za ka ce za ka yi handshake with a woman merely because you are a civil servant, wai idan kai ma'aikacin gwamnati ne, ƙarya kake, ba ka da uzuri, ba larura ba ce. Babu inda aka faɗi a tsarin aiki ko tsarin doka cewa sai ka yi hannu da mace. Ka zama mai tsaurin ra'ayi akan addininka. kuma ka rinka tazahuri da addininka, kace addininka ya hana, ka faɗa haka, kace addininka ya hana. Sardauna gamji dan kwarai har ya mutu, Sardauna har ya mutu, in zai fara jawabi sai ya ce bismillahir rahmanir rahim, sai ya yi tazahuri da addinin shi, sai ya bayyana har gaban sarauniyar Ingila, shugaban arnan duniya, sai da ya ce bismillahir rahmanir rahim, sannan ya mata fasara an bata ji ba, nan ma da awace, ya ce in the name of Allah, in the name of Allah ya fara. To haka ake so. Na haka jama'a, ku zama masu tsaurin ra'ayi akan komai a aqida, ku zama masu tsaurin ra'ayi in an zo kasuwanci, ku zama masu tsaurin ra'ayi a ko ina, ku zama masu tsaurin ra'ayi, amma tsaurin ra'ayin ya zama abinda zaka kafe akan shi daidai ne. Jama'a, duk duniya kowa yana da tsaurin ra'ayi akan abin da yake so, amma musulmi ne sai a ce wai tsaurin ra'ayin addini, wai masu tsaurin ra'ayin addini, wai kalmar ta zama suka. To wannan jahiliya ce ita ma. Allah ya kiyaye. Babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani yace, fa amma fi zamanin mutlaqin fala jahiliyata ba'da mab'asin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace dangane da jahiliya irin waccan ta farko, yace to ba za ta sake dawowa ba babu ita a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya taimaka. To wannan irin nau'in na ainihin jahiliyar jama'a ita ake kira jahiliyar farko. To irin wannan jahiliyar, in dai da wannan ma'anar ce, to babu ita a musulunci, don haka karka taba kwatanta musulunci da irin wannan jahiliyar. Karka taba kwatanta wani aiki na musulunci ka ce wannan aikin irin wannan jahiliyar farkon ce, a'a, babu irin wannan. Wato jahiliyar rashin annabawa, jahiliyar rashin shari'a, jahiliyar bata gaba daya, to wannan ta riga ta kare. Ina fatan mun gane. Nau'i na biyu na jahiliya ita ake kira jahiliyatul muqayyada, wato jahiliya kayyadajjiya, wahiyal jahiliyatul lati taqumu fi ba'd al-buddan, akan samu irin wannan a wasu garuruka, aw bi ba'd al-ashkhas, ko a samu wasu mutane, wal jama'at, ko wasu kungiyoyi, ko wasu jama'a, sai a same su da irin wannan jahiliya. Nau'i na biyu ita ce kayyadajjiyar jahiliya, sai a samu wasu gari sai a ce wannan garin suna cikin jahiliya, ko a ce wane yana cikin jahiliya, ko kungiya wance, ko jama'a wance suna cikin jahiliya. Sai ce kaga irin wannan nau'in, to yana nan har bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau. Annan ne annabi ya ce wa Abu Dharr, innaka mru'un fika jahiliya, lalle akwai jahiliya ta tare da kai. Me yake nufi da jahiliya? Shine wannan mugun hali na gori, na aibanta mutum da uwashi. Irin wannan to ana iya samun ta faru. Sannan bangare na biyu, in muka dubi jahiliya dangane da yadda zamani yake, to anan kuma zamu sake cewa jahiliya nau'i biyu ce, kamar yadda muka faɗi, jahiliyar farko kafin aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda muka ce wannan ita ake kira jahiliya, jahiliyatul ula. Akwai jahiliya ta biyu wadda ita ce bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama, wadda wasu sukan kira ta al-jahiliyatul ukhra. Wannan wasu halaye ne mutane suke aikata jama'a sai su kama da na jahiliyar farko. Bar ku ji abinda babban malami al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya faɗi a cikin tafsirin shi mujalladi na 22 shafi na 4 zuwa na 5, yace fa in qala qa'ilun, da wani zai ce, awa fil islami jahiliyatun hatta yuqala anna ana bi qawlihi al-jahiliyatul ula allati qabla al-islam, yanzu nan akwai wata jahiliya ne a cikin musulunci? Balle har a ce da Allah yake jahiliyatul ula ana nufin jahiliyar kafin musulunci, to wacce ce jahiliya ta biyu bayan musulunci? Akwai jahiliya? Kila malai yace sai a ce da kai fihi akhlaqun min akhlaqil jahiliya, babu irin waccan bakar jahiliyar ta da, babu ita a yanzu, amma akwai wasu dabi'u irin dabi'un waccan jahiliyar. Dan haka duk sanda kaje an ce jahiliyar da, waccan jahiliyar yanzu ana nufin wasu dabi'u waɗanda kwafi ne ko kwaikwayon na wancan zamanin ne. Muhammad ibn Ali ash-Shawkani shehu malamin tafsiri a cikin tafsirin shi Fathul Qadir mujalladi na 4 shafi na 278 shi ko cewa yayi, wa yumkin an yurada bil jahiliyati al-ukhra ma yaqa'u fil islam min at-tashabbuh bi ahli al-jahiliyya bi qawlin aw fi'lin, yace eh zai iya yuwa in aka ce jahiliyatul ula ya zama ana nufin bakar jahiliya ta da jahiliyatul ukhra kuma ya zama ana nufin wasu dabi'u dake faruwa na bakaken maganganu ko miyagun maganganu ko miyagun ayyuka dake faruwa a musulunci saboda sun yi kama da na jahiliyar da ashe har a yanzu idan wani ya rungumo a shari'a bugota sai ka ce a'udhu billahi wannan jahiliya ce in ya ta ka kafirta ne sai ya ce a ai ma'ana wannan hali ne irin na jahiliya a musulunci babu ashar to in yayi yanzu fa to yayi dabi'ar jahiliya an gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan muka dubi irin alakar da kuma jahiliya take da shi ta wani fannin jama'a kamar yadda zamu zo mu tattauna zamu ga cewa jahiliyan nan da muke magana ta da ta dawo take neman ta shigo cikin musulunci to ta makalkale ta wajen addini ta makalkale ta wajen siyasa da dabi'u da tattali da kuma yadda rayuwar ainihin jama'a take gudana a takaice dai da ma'am musulmi duk wata dabi'a ko wani hali wanda ya saba wa halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi halin da manzon Allah yake so to wannan hali ba jahilan hali ne Allah ya taimaka sannan karkamanta cikin abubuwan da muka faɗi zamu magana akai akwai ainihin wato bangare dangane da bayani akan jahiliya dangane da hukunci jahiliya dangane da hukunci shin da annabi ya ce wa Abu Dharr akwai jahiliya cikin ka ya kafirta shi kenan to shine muke son mu nuna maka anan jahiliya nau'i biyu ce akwai wadan aka siffanta mutun da ita to an kafirta shi misali yanzu daga cikin manya-manyan shehunan jahiliya a da akwai fir'auna fir'auna babban shehi ne na jahiliya daga cikin manya-manyan shehunan jahiliya a yau akwai bush yanzu fir'auna ya taba yin wata magana wadda qur'ani ya bamu labari yace innahum lashirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun yace wasu kaskantattun mutane ne yan hikon nana dan da basu wuce a kirga su ba sai yace amma gashi duk sun fusatar da mu suna wahalar da mu wannan statement din fir'auna kenan akan su annabi Musa da Haruna da jama'a su banu Isra'ila wai wasu yan kaskantattun jama'a ne yan kadan amma gashi suna wahalar da mu Bush da ya tashi zai ta'aliki akan su Usama yan Al-Qaeda da yan Taliban sai yace wasu yan tsirarin yara ne da aka haife su aka yi renan su a karkashin duwatsu kaskantattu ƴaƴan da aka rene su a cikin tanti gashi nan sun gallabe mu yanzu magana Bush shehun jahiliyar zamani da fir'auna shehun jahiliyar da magana ta yi kama da juna ko ba ta yi kama ba to Allah yake tashabahat qulubuhum zukatan ne suka yi daya shi yasa maganganun suka yi daya abu na farko kenan abu na biyu idan ka fahimce ni da kyau mai karatu ko mai saurare sai in ce maka duk mutumin da aka siffanta shi da irin wannan jahiliya to an kafirta shi domin wannan jahiliya ce ta kafirci to duk mutumin da ya dauki aqida irin ta fir'auna ko aqida irin ta bush in aka ce akwai jahiliya tattare da bush to wannan an kafirta shi lalle an tabbata da kafirci gare shi to amma nau'i na biyu na jahiliya ita ce jahiliyatu ma'siyatin laifi ne mutum zai yi amma sai zama laifin yayi kama da irin laifuffukan jahiliya misali aje daduro ita ce girlfriend yan boko girlfriend if you have a girlfriend wadda kake zina da ita ko kuma kuke soyayya wadda ba aure za a yi ba jama'a babu soyayya ma fa a musulunci a ce wai ana soyayya a musulunci abin da ya sani aure ko kuma rashin aure amma babu kashi na uku ka ganta kana so eh to aure a to amma ana soyayya wai a saba da juna a shaku da juna a fahimci juna eh hadhihi jahiliyatun mu'asira wannan jahiliya ce yar zamani babu soyayya idan kun gane wannan da kyau jama'a irin wannan dabi'a ta daduro ta girlfriend ko boyfriend wannan irin dabi'ar akwai ta a jahiliya har yi mata ciki har ta haihu shin a irin wannan girlfriend ko boyfriend akwai yin ciki da haihuwa ko babu akwai yin ciki da zubar da ciki ko babu akwai yanzu mutumin da yake musulmi ne idan yana da girlfriend wanda yake soyayya da ita ko ya nemi mata text na batsa ta nemi shi text na batsa wannan irin dabi'u ne dabi'un jahiliya to in kace kai dai wani kana yin jahiliya to ba kafirta shi kake ba kana nufin ne ya dauko irin wata dabi'a ta jahiliya domin a musulunci babu irin wannan jama'ar musulmi idan kaga ya kana son ta sai kace kaje kace ka zo neman a auren maka da ita ba ka zo neman aure ba ka zo neman a auren maka da ita naka ce a kai hakuri an yi mata miji sai ka hakura kaka je kai asiri kaka je boka kaka je aljani kaka je kuma baka kama kafa an ce an yi mata miji sai ka hakura a kai hakuri ba za a aurar da ita yanzu ba suka ce to shikenan kuka ce to bari ka bari sai san da za a aurar da ita to a wannan lokacin kuma ba wai shikenan sai ka rinka mata text ta ne maka text ba a wannan ba musulunci bane sai a yanke alakar ko a bari to yanzu wannan dabi'ar jama'a ta cewa ana soyayya tsakanin wance da wani wannan dabi'ar jahiliya ce in ka siffanta musulmi da ita baka kafirta shi ba baka ce mishi ba ma guje ba sai dai kana kwatanta shi da cewa ya dauki wata dabi'a ta jahiliya ita ce abinda muka yi ishara da annabi ya siffanta Abu Dharr da cewa wannan ainihin wato abu na jahiliya ne ina fata an gane to wannan shine malamai suke kira kufrun duna kufrin wato kafirci ne mutum ya aikata wanda bai kai a ce kafiri ne shi irin kafirin Fir'auna ba amma dabi'a ce ta kafirci daga cikin su akwai gori jama'a duk wanda ya gori yace ah yo lokacin da ka zo garin nan cirani ba ni ne da waka daki ka sauka ba yanzu gori yato yanzu gori dabi'a ce ta jahiliya to siffanta mutum da in yi gorin da zaka ce mai wannan dabi'a jahiliya ce ba kafirta shi kai ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan sai mu sake komawa dangane da kukan mutuwa nau'i biyu ne mutumin da aka yi mai mutuwa yayi hawaye jama'a wannan babu laifi ko da hawayen ya daga kafa babu komai amma mutumin da ya sa hannu a ka ya tsalle ya tuma ya fadi sannan ya surrender kace God why God wannan imru'un fihi jahiliyatun wai Allah yake tambaya wai me yasa ya kashe wani wai Allah yake tambaya God why what have I done to deserve this wai me ne maka da na cancanta ka kashe uwata ko ubana to wannan tabi'a ce tabi'a jahiliya amma ba za a ce ya kafirta ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a saba wa jahiliya abu ne wanda yake wajibin kuma matuƙa jama'a dukkan dabi'ar da aka ce jahiliya ce to lallai ka batta nasoshi sun zo masu dimbin yawa waɗanda za mu kawo wasu a yanzu wasu kuma za mu ainihin jinkirta su sai can gaba amma daga ciki akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga sahabi Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yarda shi da ma'aifin shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala khaliful mushrikina manzo Allah yace ku saba wa arna ahfu shawari ku datse gashin baki wa aufu al-lihin gemu kuma ku bashi ya cika jama'a kun ji manzo Allah yace ku datsa gashin baki ba a aske shi ba kuma a bari shi ba za ka ce to shikenan barin ba gashin bakin nan dan rinka barazana ba to kai macuci ne wa za ka yi barazana haka siddan ka babba gashin baki dan ka rinka barazana kai macuci ne in ba haka ba menene dalilin da zaka bari wai dan ka rinka barazana har kaga mutun yana murza shi haka yana murzawa to wannan macuci ne jama'a na ɗaya kenan na biyu gashin baki datse shi ake sannan gemu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai ce ku bar gemu ba kawai sai ce ku bar gemu ya sakata ya wala a bar gemu ya zubo ya cika kundu kuki ya cika kuma tu ya cika ko ina jama'a ku daina kurba gemu jama'a kurba gemu siffa ce irin ta miyagun sarakunan gargajiya da miyagun malaman bid'a aske gemu kuma ɗabi'a ce irin ɗabi'ar mushrikai arna dan haka manzon Allah ya ce to ku ku bar gemu ahli sunnan Najeriya sun fara lalacewa yanzu aske gemu suke yi duk ahli sunnan da ya aske gemu jama'a ya zama munafiki ya yi aikin munafunci ba dan komai ba saboda gemu farilla ne wajibi ne a bar gemu a sai mutum waye nuna kirjin shi yace wai annabi ya ce attaqawa hahuna annabi ya ce attaqawa hahuna kuma ya ce a bar gemu dan haka attaqawa hahuna gaskiya ne kuma gemun ma a bar shi daidai ne dan haka ku daina aske gemu jama'a kuma ku daina kurba gemu ku bar gemu ya sakata ya wala waɗannan tsofaffin da suke taruwa su ce ka aje gemu kai rashin kunya yanzu sun kare a Najeriya sun mutu shekara 20 da ta wuce sun kare mu ne muka fama da su da yanzu ba matashin da zai fama da irin wannan tsofaffin da mun aje gemu za a je a tattaro maka tsofaffi guda 7 so hadu sai a samu wani munafiki sai fashe da kuka wai ya shiga uku ya lalace shi wai shi bai taba ganin irin wannan gemu ba wallahi wai bai san abin da kake nufi ba ni aka suka yi mana to duk sun mutu saboda haka yanzu baka da hujja ma tsoro ta kaske sannan yanzu babu budurwar da zaka je neman ta tace kana da gemu in har tace kana da gemu to dama bata halatta maka aure ta ba fasika ce rabu da ita bai halatta ka je auren yarinya tace maka gaskiya ni gemun nan naka ka dan rage shi da Allah kai ka dan datse shi da Allah haka dai kai abun ba ganin sarakunan Saudiya kace sarakunan Saudiya ma sarakunan gargajiya ne daga cin manzan tsira annabi gemun shi jama'a haccibiya annabin yana itikafi jama'a saboda tsawon gemun shi gemun yake miko wa Aisha ta window tana taje mai yana cikin masallaci tana cikin gida da haka matasa ku saki gemu duk wanda ya tsorata ya ganka da gemu munafiki ne munafiki ne yana ganin ka yace ustaz kai subhanallah to munafiki ne ya bayyana ina fata an gane he is exposed Allah ya kiyaye sahabi abu umama Allah ya kara mishi yarda yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala mashikhatin ala mashikhatin min al ansar bidin lihahu wata ran manzo Allah ya fito sai ya samu wasu dattawa cikin mutanen madina gemun su yayi fari kan furfura jama'a manzo Allah yake duk wanda ya furfura a cikin musulunci to za ta zama mishi haske ranar alkiyama yasa an furfura ta fito maka haramun ne ka fige ta haramun ne kai mata bakin fenti sai dai ka sa mata lalle ko za'afaran dan ta zama ja nan ma za ta kara tsorata arna da fasidai da munafukai amma kaga mutum ya samu dubi kullun yana ta cus 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 ya biya cicis ge wai ya rasa yadda zai ko kuma kullun zaka ganshi ya je siyo bakin fenti na shafawa aka giggyara ce ya uwar gida yayi ka shiga azaba ka shiga wahala furfura a musulunci haske ce manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yace wanda bi ya furfura ma'ana yi shekarun da har furfura ta fito mishi yace to za ta zama mai haske a ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi al-imam abu dauda da ibnu majah suka rawaito shi annabi ga waɗannan dattawa na ansarawa suna da fararen gemu fa qala sai yace ya ma'ashar al-ansar ya ku ansarawa hammiru kurin kasa jan lalle kuna rina furfura wasaffiru kurin kasan ya za'afaran yalo kuna ainihin kadawa kuna jikawa wa khalifu ahlul kitabi ku saba wa ahlul kitabi wato furfuran ma idan ta fito in ta mamaye gemun ka gaba ɗaya ya zama farikar to a lokacin kuma sunna shine kakka barshi farikar din in ka bar gemun farikar gaba ɗayan shi kuma ka dace da kiristoci ko kuma yahuda ko kuma mushrikai wasu na tawili sai su ce ai na da ne tunda ne yanzu ma ba su barin gemun a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ka samu jan lalle ko za'afaran sai ka jika shi idan ya jiku ruwan sai ka buka shafa wa gemun ka sai ka ga ya koma jaja wur matukar ya zama farikar to abin da yake sunna shine a rina shi sai ce wa khalifu ahlul kitabi ku saba wa ahlul kitabi zamu zo mu ji ahlul kitabi suna daga cikin ahlul jahiliya qala sahabi abu umama yace fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon allah inna ahlul kitabi yatasarwaluna wa la ya'tazirun to amma ya manzon allah ai kristoci da yahuda kuma suna sa wando su kuma ba sa daura kwarjalle to nan ma mu saba musu kenan mu daina sa wando وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يكي تفرولوا كورنك سا واندو واتذروا كورنك سا جوتو وخالفوا أهل الكتاب أما كسابا أهل الكتاب دو واندي سا واندو واندن شيكي إدن كفا يا سا واندو إلي نكيروستوشي قمنا قولان قواني منزنشي شيني أبن كوين شبا منزن الله با قمنا قولان قوانكو قمنا مي واندن كرتي قمنا لقا shine ke sa wando ya tabo can ko ya wuce jama'a kowa ya je dubu wandan shi duk wanda wandan shi ya kai idan kafa ko ya wuce ya datse shi kai ya nannade shi shari'a ta hana kai sallah da nannadaddan kafar wando ko kafa hannun riga an hana baka da wani zabi iyakar zabin kenan kwa dai mun ce ta ci addini ba ake ba irin gurbataccen addini ne da za a ce maka malamai sun yi hilafa in kada wannan yayi in kada wannan yayi wannan munafikar fatawa ce ba wata hilafa daya wuta za ta daya aljanna za ta ba hilafa jama'a ku ji wannan da kyau manzo Allah yake ku sa wando amma ku saba ahlul kitabi ku dubiya da kristoci da yahuda suke sa wando jama'a wandunan su yana jan kasa wandunan su yana sharan najafa ku saba na rantse da Allah jama'a ran da na ji malaman izala suna sukar dagaggen wando na rantsa da Allah tun daga ran nan na fara kyamar mutanen nan malaman izala wallahi a gabana na ji a gaban Ka'aba jama'a suna sukar dagaggen wando ayola malamin izala ne na kasa gaba daya ya kira dan shi yace ya ga wandan shi dagagge yaya ba dai ka zama salaf ba malamin izala ne ya faɗa ka wallahi tun daga ran nan na fara kyaman mutanen nan billahi lazi duk dan izalan da ya kyamaci dagaggen wando ya zama arne mugun arne irin bush ku gane wannan maganar aqida ta ce wallahi ba dan koi ba dan dan izala ba shi da dalilin da zai kyamaci dagaggen wando dan wanda ya dage wandan ya ki shiga kungiyar shi kuma yana sunna sai dan ya kafirce wallahi zunzurutun kafirci ne zai saka na izala kace za ka yi gaba da dagaggen wando ga abin aihiya sunna ta dan fodiyo amma saboda wane dan kungiyar ne bangaren Kaduna wane ya maki shiga kungiyar ya ce salaf na rantse da Allah jama'a akan dagaggen wando wannan malamin izala ayola ajimeta ya kori dan shi ya kori dan jama'a batatan ya kori dan yanzu dan baya tare da shi kuma wai alamar wai da ya gane shine wai ya ganshi da dagaggen wando ku ji tsoron Allah tsakanin mu da ku tsakanin su Jabiru dan Abdullahi ne da Reverend Fathers na Madina fada fada na kristoci suke cewa su Jabiru dan Abdullahi lokacin su Jabiru suna arna su ne kabilun Aus da Khazraj ce musu suke ya ku arna Aus da Khazraj annabin ƙarshen zamani ya kusa zuwa za mu yi imani da shi za mu haɗu da shi za mu yi raga-raga da ku za mu kashe ku irin kisan da Allah ya wa adawa amma abin mamaki da annabin ƙarshen zamanin ya zo sai ƙabilun Aus da Khazraj su ne su Jabiru da su Abu Qatada sai suka yi imani da shi su kuma sai suka kafirce sai Allah ya ji zafin wannan abu yace walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum na rantsi da Allah jama'an nazo karanta ayan wallahi kamar in fashe da kuka kuma wallahi ina takaicin bala'in da yan kungiyar izala suka samu kansu ne na kin sunna sun yi rikici tsakanin su dakin sunna wai kawai dan mun yi musu laifi mun ce ba za mu shiga kungiyar su ba jama'a babu abin da izala ta zo da shi wanda mu kafirce mishi mu ahlus sunna ne 100% amma wai laifin mu mun ki shiga kungiya wai isu kuma laifin wannan ya ce shi bai yarda da wannan shugabancin wannan ba wannan bai yarda da shugabancin wannan ba waɗannan siyasoshi ne na jama'a siyasa ce ta kungiyanci na shiga kungiyar ko ban shiga ba ba da shi ake kafirta mutum ba na yi tsalle na da bangaren Kaduna koko na zama gentleman na tsaya a jar duk daya ne ba nan ce matsalar ba ina ce matsalar ita ce idza ankarta ma huwa ma'lumun min ad-dini bi darura in kai musu wani abu wanda ya tabbata addini misali jama'a duk dan izalan da yace laya gaskiya ce ƙarya ne arne ne yayin ridda domin ma'lumun min ad-dini daruratan laya kafirci ce bi ijma'il ulama laya kafirci ce ba idda zaka bi ka halatta laya baka da wani khilafa da zaka ce mana an yi sabani ƙarya ne ba wani hadisin Aisha ba wani hadisi daga Amr ibn al-As duk ƙarya ne hayaniya ce magana kwa ɗaya ce sanzu Allah ya ce laya kafirci ce ya karfata wacce nan ba ta biyu to duk mutumin da yake haka to ƴan Jos din nan ba su ce haka ba ƴan Kaduna nan ba su ce ba rikicin ku ne na siyasa mu kuma da muka taso wasu mu suna cikin kungiyar wasu mu ba cikin kungiyar suke ba amma dai abin dube shine shin mun tsaya a sunna ko mun yi musu sunna mun yi musu sunna ba mun yi musu sunna ba abba mun yi musu sunna ba mun ce sunna gaskiya ce mun yadda mu bi ku sallah mun yadda ku ƴan uwan mu ne mu danganta kanmu gare ku mu danganta ku da mu amma wai wannan laifin yasa to duk abin da muka ce mun yadda da shi sai izala ta ce ƙarya ne to ba yi mana laifin ne ridda ba amma ƙaryata abin da ya tabbata addini wallahi kana zagin mai dagaggen wando ka zama arne baka da hujja bakin arne baki fitik baka da bambanci da duk wani arne da kace kafiri ne kai ma shi ne dan wallahi ba fatawa bace kawai san zuciya ce ridda ce kai kaga mutun yana karantar da kabdu shekara 20 da ta wuce yana yawo masallaci yana nuna matasa ana rikici da shi da yadda za ya kabdu yanzu kawai saboda iskanci da shigantaka sai ga yayi haka wallahi ƙarya ne bai da sallah wallahi karka bi shi sallah munafiki ne amma inda tun farko shi yana cewa shi maliki ne haka zai sallar shi kuma kazo sai mu bi shi sallah mu ce musulmi ne sai dai yana cikin kuskure amma ya san abin shine walamma ja'ahum rasulun min indillahi usaddiqul lima ma'ahum abinda suka yadda da shi ne aka zo musu da shi kristocin nan da yahudawa jama'a abinda suka sani sun san manzon Allah sun san littafi sun san komai nashi da yazo kuma bai ce su ƙarya bane gaskata su to ku auna abinda nake aunawa jama'a ba abin da izala ta zo da shi wanda fa muka ce ƙarya ne cewa muka dai mu ba za mu shiga ba ƴan uwan mu su Ja'far Mahmud Adam kuma Allah ya ji kansu da suke cikin izala su kuma suka ce sun fita amma fa su ma ba su ce ƙarya bane da haka duk matsalar siyasa ce to wai dalilin wannan sai a ce to a tashi ai fada da sunna da haka sai a ce wai duk wanda ka ga ya aje gemu da yawa to wallahi ba ahlus sunna bane wallahi ƙarya kake ka zama fir'auna ka zagi gemu dan an aje shi da yawa wai sai an aje irin na yan dariƙa dan kut haka ganin wata ranar fari wallahi ƙarya ne munafunci ne gemu sakin shi ake yi ku ji abinda ayat take cewa walam ma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum manzon yazo yana gaskata abinda ke tare da su wa kanu min qablu kafin zuwan manzon fa yastafihuna 'alal ladina kafaru su suke addu'a da arna suna cewa arna zamu kashe ku zamu yi muku kaza zamu yi muku kaza har ma addu'a suke suna Allah ka taimake mu manzon nan yayi marmaza yazo mu kashe waɗannan arna kanu min qablu yastafihuna 'alal ladina kafaru sai Allah yace falamma ja'ahum ma arafu abinda suka sani da yazo musu kafaru bi sai suka kafirce mai sai yace fala'natullahi alaman alal kafiri ne yace Allah ya tsine wa arna albarka. Hawa minbari ake ana wa'azi ana cewa mun hangi wasu yara ƴan kanana suna nan in suka taso karatun Qur'ani da Sunna. Dan haka malaman dariƙa ku ji tsoron Allah, malaman dariƙa ku ji tsoron Allah, wasu matasa za su taso suna nan. Ku kuke fadin haka da kuma matasan suka taso suka ce ga sunnar sai kuma kuka ce ƙarya ne. Fala'anatullahi alal kafirin, Allah ya tsine muku albarka. Kuna fada da addinin Allah. Wannan irin sharrin da suka dauko jama'a shi ya kawo ƴan bid'a suka yi ƙarfi a Najeriya. Ahlus sunna ya koma yana sukar sunna. Wallahi shi ya karfafa ƴan bid'a a Najeriya. Saboda an samu baraka. Bare na sukarka kuma naka na sukarka. Me laifin da kai mishi? Wai tunda dai baka zo ka shiga kungiyar shi ba. To kuma in ka zo ka shiga kungiyar ka shiga bangaren wannan. Sai wance ce to har yanzu dai kana nan kayan ridda. In ka ce to na tuba la ilaha illallah taka na dawo, sai wance ce to kayan ridda. To wace za ka shiga? Which one we go there? Which one we go enter? Ya jama'a ku ji tsoron Allah. Manzo Allah ya ce ku sa wando, ku sanya kwarjalle, amma ku saba wa ahlul kitabi. Saboda kan kun sa wando jama'a ku ringa dage shi. Duk wanda yake da ɗan ya gan shi da dagaggen wando, wato da yankakken da dogon wando ya wuce tsarin shari'a, ya mai wa'azi, in ya ƙi ya kwashe wandunan duk ya kai wa tela, a je a datse su, ni ne ne fatawa. Mun fahimci wannan da kyau? Duk matar da take da miji, in ta gan shi, wandon shi na jan ƙasa, ta ce mishi mai gida ya wuce shari'a. Ya wuce shari'a, ta yi bayani. Ta sa mai kasareji in ya ƙi ta kwasa ta kai tela a datse su, ba abin da zai kashe aure. Shari'ar musulunci ce. Manzo Allah ya ce Allah ya ji kanki ma in kina bacci kika tashi zaki sallar dare ki tashe shi, in ya ki tashi ki yayyafa mai ruwa, ki yayyafa mai ruwa balle kin datsa wando, wandon shi ya zama siffar wandunan ƴan aljanna. Saboda haka jama'a ku daina jan wandon ku, ya saba ma sunna. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ci gaba da cewa qala fa qulna ya rasulullah inna ahlal kitabi yatakhaffafun, yace ahlal kitabi to ai suna sa hufi, suna sa takalmi cover shoes, wala yanta'iluna ba sa sa slippers, ba sa sa sandal. Qala rasulullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama fatakhaffafu, manzon Allah yace ku sa takalmi kafa ciki, wanta'ilu ku sa sandal ku sanya ainihin wato slippers, amma wa khalifu ahlul kitabi ku sabawa arna. Da kan ka tashi sa cover shoes, idan ka gane ahlul kitabi suna sa iri kaza wanda da an ganka da shi za a identifying ka a krista ko yahudu, kanka sa irin wannan sai ka saba musu. In ka tashi sa slipper, in ka gano slipper nan in ka sa shi zai fassaru cewa irin nasu ne ko sandal din nan, to sai ka canza sai ka sa wanda ba irin nasu ba. Domin akwai sitirar da ka sa kayan identifying kanka da nau'in mutane. Don annabi ya ce a guje su, to ka guji wannan sitira. Qala fa qulna ya rasulullah, sai muka ce ya manzon Allah inna ahlal kitabi yaqussuna asaninahum, to ai kristoci da yahuda suna datse gemu, wayuwaffiruna sibalahum kuma suna barin gashin baki. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce qussu sibalakum, ku dafa gashin bakinku, wa waffiru asaninakum, sannan kuma ku bar gemun ku ya sakata ya wala, wa khalifu ahlal kitabi, manzo Allah yake ku saba wa ahlul kitabi. Jama'a kuna jifa, ku saba wa ahlul kitabi. Jama'ar musulmi ku bar gemu, kuma ku dabi'antu da dabi'un gemu. Duk wanda ya muku izgilanci akan gemu ku karanta mishi Nurul Albabi. Nura kalbabin nan ba shi aka rinka karanta ana jibgawa ƴan ɗariƙa ba. A bankara nasir Nurul Albabi a ce to kai kayan ridda. Wannan Nurul Albabin shi ma karanta mai. Yana izgilanci ga mai hijabi ko niƙadi. Da aka samu wani tsohon fir'auna a Kaduna ya taho rediyon nagarta. Ya zo yana zagin hijabi da niƙadi. Wallahi wannan baƙin arne ne. Baƙin arne ne, zuzurutu ku daina zuwa kuna bin shi sallah. Wai yana limanci, wai shi ahlus sunna wallahi arne ne. ya kasirta duk mutumin da ya zagi hijabi ko niqabi wallahi yayi ridda ku kan turnulul albab din shehu dan hodiyo wannan nurul albab shine akai ta karanta ana dan kara yan dariqa tunda sun dawo su ma nurul albab ya ci su kuma kuma sai ku yi a hankali jama'ar musulmi mas'ala dangane da addinin musulunci ba demokradiya bace kawai mutum ya bata maka rai sai ka dauko littafi sai ka ce ai gashi an yi magana shi ta nake nurul albabin aka dauko da wani arni ya zo nan ya ce zai yi magana da miciji a nan wajen gadar kubanni ya wajen shekara 20 da aka fito radio Najeriya Kaduna da nurul albabin aka kafirta shi da nurul albabin aka kafirta shi to kuma yau wannan mai maganar kuma sai ya zo ya dauko wata magana shi ma sai karyata ta ya zagi mai gemu ya zagi mai dagaggen wando jama'ar musulmi da wanne za a ji ne arnan jos sun yi mana wannan waka sun yi waka sun ce mai gemu gemun bunsuru arnan jos ku saurari lacca ta wanda zan yi da na sa mata arnan arewa ina da lacca ta musamman da zan yi akan wannan insha Allah za ku ji zan kasa din yan mata aka tara yan shantu yan kwaya suna mai gemu gemun bunsuru kuma sai zama a wannan garin Jos din kuma ga wani babban malami da ke cewa shi ahlus sunna ne shi ma yana zagin mai gemu wala wannan ridda ce ya zama dan kwaya shi ma qala sallallahu alaihi wasallam za Allah yace khaliful yahuda ku saba yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim yahuda ba sa sallah da takalmi wala khifafahum ba sa sallah da takalmin su sandal ko slippers ko proper shoes manzo Allah yace ku saba musu ko kurin kayin sallah da ainihin takalmi jama'ar musulmi hani game da kwaikwayon mutanen jahiliya bai takaitu game da tufafi ba kawai ya bi hatta wajen ilimi irin nasu hatta irin hanyoyin da suke bi suke kare kansu da hujja abinda nake ishara anan shine philosophy jama'a musulunci yana kyamar falsafa domin falsafan nan mutanen Greek ne suka kirkiro wata hanya wadda za su iya kare kansu da hujjoji amma suka ce ba irin hujjojin annabawa ba domin annabawa in sun tashi in suka faɗi magana sai su ce Allah ya ce ko philosophers ko sai suka ce a'a sai dai ka yi tunani ka ce to ai kaza da ka faɗa to wannan abun ai in an bi shi to sakamakon shi kaza za ta faru to in ko aka bi wannan abun ya faru to kuma ga abin da zai biyo baya wai wannan wai suna kiran shi hikima to wannan bata ce jama'a ku karanta kitabu safadiyya ku karanta ainihin kitabun nubuwa wadannan littafai na Ibn Taymiyyah ne to kwaikwayon yahudu da nasara da mushrikai jama'a hatta cacar kwai da musulmi suke jahiliya ce jama'a cacar kwai jahiliya suke cacar kwai ku karanta littafin iktiba'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim a cikin wannan littafin malamin ya faɗi cewa mutanen jahiliya daga cikin nasara kristoci su ne suka kawo cacar kwai dan aka cacar kwai jama'a haramun ce buga ludo da dara da kwado duk wannan ɗabi'ar jahiliya ce dan haka ɗabi'un jahiliya sun shigo cikin harkoki hatta na rayuwar nashadi da ake kira entertainment kun gane wannan da kyau jama'a misali a jahiliya aka zo daurin aure sai a samu wani sai ya mike in ya mike sai ya bi gidansu wato su da za su ba da ya ya nuna yarsu mai asali ce yarsu mai kaza ce yayi wa manya-manyan maguzawan gidansu kirari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a aure sai ya kawo innal hamdalillah dan haka auren musulunci in aka zo za a daura shi jama'a ana daura shi da innal hamdalillah liman ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ayi kirari ga Allah a yabi Allah sannan ayo manzon tsira salati sannan sai a daura aure daga cikin daurin auren jahiliya wanda yazo wa musulmi a yanzu jama'a shine daurin aure irin na kristoci yanzu musulmi suna daurin aure da yawa daga cikin su irin daurin auren kristoci galibin musulmi yanzu ba sa daura aure sai ranar asabar da lahadi wannan kwaikwayon kristoci da yahudu ne jama'a ana sa maka daurin aure ran asabar ko ran lahadi sai kace a ku sashi juma'a ko alhamis ku sashi laraba ko ranar litinin mun ga ce yo ai ma'aikata sai kace a to wanda ya samu zuwa yazo wanda bai samu zuwa ba fa shikenan daura aure ai ba siyasa bace balle a ce sai an tara mutane 1000 daura mana aure kayyade daurin aure da ranar asabar ko ranar lahadi kadai da hujjar cewa wai wannan ranar ce kowa yake gida jama'a wannan kwaikwayon jahiliya ce jahiliyatul ula ba ma gujiyar jahiliya